في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سجد وما سدرجة من muku barka da sallah da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu gabaki daya kuma muna fata Allah ya samu cikin wadanda za su shiga aljanna Allah ya nisanta mu daga wuta muna muku maraba a wannan yini na biyu na watan Shawwal shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 3 ga watan Mayu shekara ta 2022 a wannan masallaci mai albarka wato masallacin Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu muhadara sallah wacce muka saba gabatarwa babbar sallah da karamar sallah to alhamdulillah ga mu a wannan lokaci na wannan shekara don gabatar da ɗaya daga cikin muhadarorin mai take rashin mafadi a cikin al'umma ciwo mai wahalar warkarwa rashin mafadi a cikin al'umma ciwo mai wahalar warkarwa kuma insha Allah ta'ala bisa tsarin wannan taron wanda zai gabatar da wannan muhadara shine Sheikh Bashir Lawal Muhammad akramakallahu barka da zuwa kuma malam shine jagoran wannan markazi muna fata Allah madaukakin sarki albarka yayi taimako bisa tsarin taron insha Allah wanda zai yi ta'aliki bayan an gabatar da wannan muhadara shine Dr. Kabir Abubakar Afgar wanda insha Allah ta'ala muna sa ran zuwan shi da izinin Allah Allah ya kawo shi lafiya wanda zai jagoranci wannan zaman shine Imam Husaini Tsoho Ikara ɗaya daga cikin limaman Nuhba Malli Polytechnic kuma ma'aikaci malami a wannan makaranta mai albarka muna mishi fatan alheri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mishi jagora a wannan zaman tun daga farko har ƙarshe kuma zan yi amfani da wannan damar mika mishi abin magana domin yayi jawabin maraba da bude taro na wannan muhadaran Allah madaukakin sarki yayi mishi jagora yayi mu rayuwarmu albarka ya karba abubuwan da muke yi inda za a daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana akramakallahu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا مسلمين مساء البركة إن أيمن السلام إرنت أدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda jawabi ya gabata yau da muna safiya ne ta 2 ga watan Shawwal ranar 3 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara 1443 wacce ta daidai da ranar 3 ga watan Mayu shekara ta 2022 Allah madaukake ya dada haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka don mu saurari wata muhimmiyar nasiha nasiha da idan Allah madaukaki ya taimake mu ta shiga kunnuwanmu ta wuce kunnuwa ta shiga zukatanmu ta natsa a cikin zukatan gabanmu suka yi aiki da ita muna sa ran insha Allah nan da dan wani lokaci mu samu sassauci idan har ba mu fita daga cikin matsalolin da muke fuskanta ba wato wannan uwani da aka dauka rashin mafadi a cikin al'umma cewa ciwo ne mai wuyar warkarwa Allah ya sauƙaƙe na tabbata masu ƴan ƙananan shekaru irin nawa zuwa sama da mu za su fi fahimtar manufar wannan unwanin da aka dauka za a yi magana a kai. Idan muka lura ɗan shekaru da suka wuce yadda al'umma take tafi cikin tsari, yadda kai babba ba ka taɓa wuce hanya ka ga ƙanana suna ba daidai ba ka kau da kai sai ka tsawata, sannan da ka tsawata kowa zai tsawatu ya dawo cikin hayyacin shi abinda ka hana sannan za su bari. Yau sai muka wayi gari manya za su ga ana ba daidai ba su kau da kai, waɗanda za su tsaya su tsawatar idan suka tsawatar yara sun san su ce ai kai ba ubana ba ne ko kai ba wani nawa ba ne. A haka aka aka wayi gari wannan ɗabi'a ta cewa ku zama masu kiran juna zuwa ga alkhairi ku hana juna aikata sharri sai ta fara dakushewa. Sai aka bar wa'azuzzuka a masallatai tsakanin magariba da isha da makamantan waɗannan lokuta ko bayan asuba, wanda kuma za ka iske jama'a da dama ba sauraron wa'azuzzukan nan suke ba. Yau sai aka wayi gari al'ummanmu ta rasa wane ne zai faɗa mata ta ji. To waɗannan matsaloli suna cikin abubuwan da suka haifar mana da ci baya, koyaushe muna gwamma bara da bala. Tuna tabbata in har mun saurari jawabin malam, jawabi muka yi mishi saurari da zuciya ta shiga ta kunna ta wuce zuciya, sannan ta nutsa a zuciyar, zuciyar ta karɓa, insha Allahu gabbai za su aikata. Kuma ina sa ran Allah yadda za mu samu canji na alkhairi a cikin al'umma insha Allahu. Malam Bashir Zawal ba baƙo ba ne gare mu, muna mishi kyakkyawan zato insha Allahu zai ma wannan unwanin adalcin da ya dace. Sannan alhamdulillahi Malam Sagir Abubakar Asgar shi ma ba baƙonmu ba ne, in Allah ya yarda muna sa ran shi ma tsokacin da zai yi mana a kan wannan unwanin da malam zai gabatar in Allah ya yarda zai zama mai fa'idantarwa gare mu gaba ɗaya. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jagoranci a cikin abin da za su gabatar mana, mu kuma Allah ya ba mu ikon mu yi saurare, saurare mai kyau, saurare na neman gane gaskiya, ya kuma ba mu ikon yin aiki da ita. Da haka ba tare da na ɗauki lokaci ba zan gabatar da Malam Bashir don ya fara gabatar mana da abubuwan da Allah ya ba shi iko ya tattaro mana. Akalmukallahu Allah mu ɗaukake ya sa kaya da alkhairi.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda aka gabatar da kwanan wata, yau muna biyu ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma yau 3 ga watan 5 miladiya 2022 Allah ya hada mu a wannan masallaci masjidu sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da ko kuma domin gabatar da muhadara ta sallah kamar yadda wannan markazi namu markazul wa'i al-islami ya saba shiryawa shekaru da yawa an saba a gabatar da wannan muhadarar a masallacin mu na juma'a wato jami'u shehi Talhat al-Salafi rahmatullahi alaihi dake tsakiyar tudun juku to sai aka kawo shi bana nan a wannan lokacin kuma a wannan rana domin gabatar da wannan sabon masallaci ga mutane wadanda ba su san masallacin ba a gabatar da shi sannan kuma a gabatar da mutanen da suka yi alkhairin suka gabatar da alkhairi wajen samar da shi ai musu addu'a ɗan uwa su musu addu'a sannan kuma a ga tsare-tsaren da ake da su nan gaba wanda ake fatan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da su wannan shine maksudin kawo wannan muhadarar a wannan masallaci a yanzu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu kamar yadda aka gabatar a shimfidar da mai gabatarwa yayi da kuma shugaban zama an sa ma wannan zama taken rashin mafadi a cikin al'umma ciwo mai wahalar warkarwa ina ganin unwanin wannan muhadara baya bukatar wani wata fassara mai tsawo lura da halin da wannan al'ummar tamu take ciki a yau da ababan da suke ta karuwa ɗaya daga cikin malamai na sha jin shi yana faɗa yana cewa shin wai mafaɗi ne ba mu da shi koko a masu jin faɗan ne ba mu shi ana yawan cewa ba a da mafaɗi a mai faɗan ne babu mafaɗin ne babu koko a masu jin faɗan ne su yi aiki da ita babu wannan wani abu ne wanda yake kowa zai iya ba kanshi amsa a fili yake sannan irin wannan halin da muke ciki tabbas hali ne mai ban tsoro da in al'umma ta ci gaba da rayuwa a cikin sa to ana jin mata tsoro wannan al'ummar makomarta ba za ta zama mai kyau wal iyad billah a duniya da lahira duka biyu domin Allah subhanahu wataala kaunan wa shar'an bai halice mu zo kawai mu zo mu abinda muka ga dama ba mu yi rayuwa irin ta ƴaƴan dinya kowa da manfa a kansa ko kuma mu yi rayuwa irin ta ƴaƴan agwagwa wasu ta bi su a baya wannan ya saba ma tsarin Allah subhanahu wataala wajen gudanar da duniyar sa sannan kuma ya saba ma shari'ar sa wanda ya aiko manzannin sa da ita Allah subhanahu wataala yayi mana kamar yadda muke gani takaddar ta fara da yabo ga Allah subhanahu wataala da kuma salati da neman ƙarin aminci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da kuma sahabbansa Allah subhanahu wataala ya ƙara musu yadda bayan haka tabbas Allah ya zabi wannan al'umma ya aiko ta ya aiko mata mafificin manzo ya bashi madaukakin littafi tare da sharhin sa Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon da yafi kowane manzo Allah subhanahu wataala bai aiko wani manzo da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba sannan ya bashi littafin da shine mafifici a cikin dukkan littafai kuma littafin da ya zama ya nannade dukkan abinda littafan da suka gabata suka zo da su wa muhaiminan alaihi sannan Allah madaukakin saki ya bashi sharhi na wannan littafin ya zauna shekaru 23 yana jagoranta al'umma al'ummar da da ta shiga wani irin hali mummuna wanda bai da dadin fada amma a cikin shekaru 23 nan Allah subhanahu wataala ya huwace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya seta wannan al'ummar ya dora ta akan miƙaƙƙen gwajabe wanda magafta da masoya duka suka yi shaida akan cewa tabbas an samu jagoranci ingantacce har yau ba a gushe ana samun magabtan musulunci wasu Allah yana matsar bakin su suna bayyana cewa lallai babu wani jagorancin da aka taba yi a duniya wanda ya dace da rayuwar dan adam kuma ya seta rayuwar dan adam kuma wanda zai kai dan adam zuwa ga tudun mun tsira
kamar tsarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wannan na shaida akan cewa lalle al'umma ba ta zama ba jagoranci ko rashin mahari. Wannan ka'ida ce, shi yasa Allah ta'ala ya rika aiko manzanninsa ɗaya bayan ɗaya domin su zo su saita al'umma, su sa su zama akan jagoranci da shugabanci da fada'aji da kuma biyayya. Sai dai kash duk mutumin da ya kalli halin da al'ummar take ciki a yau, abin zai tsorata shi, ta koma babu wani wanda yake fada'aji a cikinta. Wannan malami ko shugaban siyasa ko batarake, ko batarake ne wannan malami, malami ko shugaban siyasa ko batarake ne ko dattijo ne, ba wani wanda yanzu a cikin al'umman nan wanda bai wuce a tsitsige shi ba. Kaga ɗan ƙananan yara suna cin mutuncin manyan mutane, musamman idan mutum yana harka da wannan ababen na zamani da ake ce musu kafafen sada zumunta. Hankalin mutum zai tashi inda yana da sauran hankali a tare da shi, ba ma addini ba, a fara da hankali kawai, hankali fitri da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ɗan adam. In mutum ya kalli abinda al'umman nan take ciki a yau, na ba malami, babu dattijo mai shekaru, babu shugaba, shugaban nan na sarauta ne, shugaban nan na gwamnati ne wanda aka nada shi ko dan siyasa, shugaban nan a'a na al'umma ne a cikin anguwa, babu wani wanda bai wuce wasu. In wasu suna ganin darajarsa, to za a samu cincirin dan wasu, su kuma suna nan a gefe ba sa ganin shi da gashi ko kwara ɗaya a tare da shi. To kaga wannan wani abu ne mai ban tsoro, babu wanda bai wuce a fito ai masa rashin kunya ba, ko a maida masa martani mai zafi a lokacin wani sabani. Sabanin nan ma za ka yi mamaki ka ce, to wannan ai ba ma sabani ba ne aslan, an ce a shigo masallacin nan ga kofofi an buɗe wajen guda hudu, aka ce duk kofar da ka shiga ka bi za ka shigo masallacin nan, sai wani ya zaɓi ya shigo ta wannan kofa, wani kuma ya zaɓi ya shigo ta wancan kofa. To wanda ya shigo ta wannan kofar sai ya la'anci wanda ya shigo ta wannan kofa, kuma duk masallacin nan za su shigo ta wannan. Asalin ba saɓani ba ne. Anya wannan hali shi Allah ya zaɓa wa wannan al'umma, anya in aka ci gaba da haka wannan
أخرجت للناس تعبدون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فحق يقول إذا كتب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. كوني في أيام الأمة لله سبحانه وتعالى يزعليه متقيتي الأمة، الأمة من عدلك، الأمة ذات بعد شيدا أكن الأمة تندسك كافنت لمن ظننت. Allah ta'ala ya fitar da kudan mutane, ukhrijat linnas, an fitar da kudan mutane. Kuna umarni da abu mai kyau, kuma kuna hani game da abin da ya zama ba shi da kyau, kuma sannan kuna imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya koranta wa ahlul kitabi yahudi da nasara, ya ce da ahlul kitabi sun yi imani da haka da ya zama musu alkhairi, amma ba su yi imani. Tabbas al'umma ba ta rayuwa mai kyau babu jagoranci, babu masu fada'aji a cikinta tun a jahiliya. Allah madaukakin sarki ya nuna ma wasu, ya ba su fitra, ya ba su tunani mai kyau, irin su al-aqwamul awli, yake cewa la yuflihu al-qawm fawda la tarata lahum wa la tarata idha tuhaluhum sa'a al-baytu la yanbani illa ala 'umudin wa la imana idha lam tursa awtad. La yuflihu al-qawm fawda la tarata lahum, al'umma ba za su taɓa samun abin da suke so ba, su guje ba abin da suke jin tsoro, shi ne bala'i. La tarata lahum, babu jagoranci a cikinsu, babu jagorori a cikinsu, ba jagoranci ingantacce, babu fada'aji a cikinsu, ba wanda zai tsawata a dina, ba wanda zai ba da umarni a ni. Sannan wala tarata idza juhalu zali, sannan babu yadda za a yi a sami ingantacce gyararren shugabanci idan ya kasance masu wauta su suke jagorantar mutane su ne duhati masu wauta wanda ba su san abin da suke yi ba sai ya buga ma misali sai ya ce albaitu la yabni illa ala umudi ai babu gidan da ake taba gina shi ba tare da an masa foundation sannan wala imada idza lam tusa awdan sannan shi kanshi ginshikin condition baya tsayuwa sai ka samu masa da suminti kyakkyawa ka samu masa da duwatsu an yi haƙa ne kyau in dai ne za a yi a zurfafa yadda ake buƙatar a yi a samar da duk tsare-tsaren da ake buƙata injiniyoyi su ba da shawara sannan sai a zo a ce zai iya ɗaukar bene ɗaya zai iya ɗaukar bene biyu zai iya ɗaukar bene uku ko fiye da haka tun a jahiliya bai mana wannan al'abu al'abdi ba jahiliya bacaniki amma yake waɗannan magangan menene sirrin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ilalillahi ta'ala ikramat ash-shaybati al-muslim wa qari' al-qur'an ghayri al-ghalifi wal-jafi anhu al-imam al-muqsim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle daga cikin girmama Allah ta'ala akwai ganin girman dattijan musulmi dattijan musulmi mutumin da yake da furfura a musulunci ko malami ne ko ba malami ba ne ko yana da jagoranci to ana ganin kimarsa a musulunci wannan furfurar kasa ta ba shi wani matsayi a musulunci da ya kamata a kalle ta a girmama shi a darajar tashi a zama ana jin kunyarsa idan ya tsawata za a ji tsawarsa kuma a yi aiki da abin da wannan tsawar take isarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sannan na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da malamin addini ba mai sakewa ba ba mai gazawa ba malamin addini an ce qari'ul qur'an domin a wannan lokacin malaman mu masu shakin hadisi suna cewa ba a da wani ilimi a wannan lokacin idan ba alqur'ani ba shine ilimin da ake da shi kamar da Imam Ibn Abdulbar rahmatullahi alaihi yake faɗi a cikin littafinsa at-tamhid yana sharhin hadisin manzon Allah ta'ahadu hada alqur'an yace manzon sa ya ce a rike alqur'ani a kula da shi a yi muraja'atsa a rike musaffa ana bibiyar abinda aka haddace saboda a wannan lokacin shi kadai ne ilimin da ake da shi shine ilimin da ake da shi har yake cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a game da haƙƙin alqur'ani a kula da alqur'ani alhali Allah ya ce wal qad yassarna alqur'ana li dhikr wa hannun muttaqin haqiqa mun sauƙaƙe alqur'ani dan tunawa akwai wanda zai rika tintintin yana tuna alqur'ani Allah ya ba alqur'ani wannan khususiyyar ya ba shi wannan kebancewa to ina da sauran ilmo ba to kaga abin da ake nufi shine idan aka ce qari'ul qur'ani ana nufin malami na addini domin ba yadda zaka yi ka zama malamin addini baka san alqur'ani al-imam al-shatibi yana fada a cikin al-muwafaqat yana cewa min alamatil alim ar-rabbani an yabda bil qur'an daga cikin alamomin malami ne bin Allah jin abin da zai kai fara da al-qur'an kaga shi zai aka ce malamin addini a fassar sannan malamin nan aka siffanta shi da sukufi biyu baya hulubi baya jafaki baya zakewa ya wuce gona da ki a inda ba a ce a wuce ba sannan baya gazawa ya kaiwa inda aka ce wanda wannan dama matsalar al'umma ce da annasu bainal ghali wal jati wa qalilun minhum adl hadan ne ake samu wanda suke tsayawa a tsakiya kamar yadda Malik Ibn Taymiyyah rahmatullahi a maganganun sa da yawa ya sha fadin irin wannan a cikin littafansa na biyu to yau wani malami ne kake jin ya wuce matsayin wasu a gefe guda ba za su iya maka abin da ake ce ma a lugar zamani da take yawo tsakanin masu sauraron karatu aka masa kaca-kaca wani ne ya wuce a masa kaca-kaca a yi masa tatas a tsintsige shi babu babu a cikin al'umma in ya kubuta a wani wajen kana ganin yana da seat ana jinsa a wani waje ka je kuma wani bangare za ka sha mamaki in yi musu abin da bai yi musu daidai ba ko yi wani kuskure fara daya ka sha mamaki wanda waɗannan na tsakiyar su suka fi kowa shan wahala a cikin al'umma su malamai yau sannan na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shugaba mai adalci da jagora na al'umma wanda aka nada shi al'umma suka yi ittifaki a kansa waɗannan guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka girmama su Allah ka girmama ka ga yayin kishiyar magana in ka tozarta su ka tozarta amsa tana wajen kun san amsa ba ta da daya mun dole wannan magana ta zama tana da mafhumi وتسمعك إن من إجلال الله تعالى إكرام بالشيبة المسلم وقارئ القرآن غير الغالي فيه والجادي عنه سنم الإمام المقصد قافت تعنى وكيش يرمى قدر ميتكينونا جرمى ما تجرمى ما ألا وكاك كيش يرمى ما هو أن سمي كيش إتا سننسى كمطن كين جرمى ما هو تندى أن شيء ألا ذا أجرمى ما سيأخي إجرمى ما سو وبانيني أخي ما أبند أكما هو labaru mai dadi Allah shi biyo wannan na nuna lalle waɗannan jinsu uku su ne jagori a cikin mutane kuma masu fata a ji dole ne a girmama su a tsare musu matsayin su domin tabbatar tsari da fatan cin nasara kun ji kai tabbatar tsari domin duk al'ummar da bata yi da bata yi tsari ko za ta ci nasara shi bin tsari sunna ne kaune ɗalibin jami'a ya kaf nan daga wannan magana tsari ka bi tsari sunna ce kaune wato wani abu ne da haka Allah ya tsara ne yasa in kana son ka ci nasara ya shafi yana cewa kafiri wanda ba musulmi ba ya bi tsari a duniya to shi Allah zai ba nasara kaida ce wannan in dai mutum ya bi tsari ko ba musulmi ba ne shi to shi Allah zai ba shi ya ci nasara kuma ka kalli abin da ke faruwa kasashen mu da ba tsari ne a cikin banda tsoyi da gona da raga kasashen da suke da tsari su kuma ya suka zama a tsarin duniya ce shine sai ya sauri sai ya ce sai an je lahira kuma sai Allah madaukakin sarki ya tantance wanda ya bi shi da gaske amma tsarin duniya kace ba za ka bi shi ba kuma kace kana cin da kanka zaka ci nasara wannan mafarki kace kuma a harke kake mafarki ya muni idan mutum yayi mafarki a daddare yana bacci ya kan manta in ya tashi ne yayi mafarki duhu in ka tambaye shi ne ya faɗa maka biyu tsoron ya manta to amma mafarkin farki ba a manta shi ciwon zuciya kuma yake sawa Allah shi biyu wannan makala za ta mai da hankali wajen yin bayani a takaice game da waɗannan kawunan zance masu zuwa na farko jagoranci sunnar Allah ne a cikin halitta na biyu misalai daga magabata na wahayi na uku dalilan rashin mafaɗi a al'umma na huɗu cututtukan da rashin mafaɗi ke haifarwa a al'umma na biyar hanyoyin magance wannan ciwo sai kuma na shida kammala Allah ya ba mu sa'a abu na farko jagoranci sunnar Allah ne a cikin halittu a cikin tsarin Allah mai hikima ya sanya halittu su rayu akan jagoranci da fada'aji ba da bin nagama da sauraron waɗannan jagorori kuma a dukkan halittu masu hankali da marasa hankali har da waɗanda ba su da hankali a zahiri Allah ya sa su suna da jin maganar nagaba da su akwai tsari da Allah subhanahu wata'ala yake gudanar da wannan al'umma cewa akwai nagaba akwai shugabanni akwai jagorori akwai masu fada a cikin kowace halitta misali mala'iku jagoran su shine jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu shine jagoran mala'iku hadisi da yawa sun tabbatar da haka ayoyi kafin hadisai da yawan malaman tafsiri suna fassara in aka ambaci al mala'ika sai aka ce wa ruhu to ruhu ana nufin al malak jibril mala'ika jibrilu ake nufi da yawan malaman tafsiri sun tafi akan wannan maganar cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa shedan shi ne jagoran aljanni iblis ba shi ne jagoran su ayoyi sun tabbatar da haka hadisai sun tabbatar da haka duk kun san su ba ku bukatar sai an ta kawo muku su dabbobi na da tsarin jagoranci giwaye na da turo giwaye yana da tuhu za ka sha mamaki kaga tafiyar giwaye idan aka hango wani abu na damuwa to shi tuhan nan ke shiga gaba ya tsaye da kowa sai ya duba ya tabbatar da babu matsala in rami ne shi zai ce toshi ya tattaho kasa da hancinsa da botuwarsa ya tura da waɗannan shirga-shirgan kafafuwan nasa sai ya rufa ramu daga nan kuma sai kowa kaga ya zo yana wucewa wani zubin sai kaga ya tsaya abun ban mamaki shi kowa ya gama wucewa ya tabbatar da ba matsala daga nan shi kuma sai ya biyo baya kwanan nan da yawa na san da yawa kun gani masu leke-leken social media a sanya wani hoto mai motsi na wani talo-talo ya zo zai tsaya zai tsallaka titi da shi da iyalansa ya tsaye da su kamar ya musu magana ya tsaye da su sai da ya duduba motoci suka ya tsaye ya zo ya tsaya a tsakiyar titi ya baka ba ya bake baki a tsakiyar titi ya buɗe gashin nan nasa sai da duk zuriyarsa suka gama tsallaka titin nan lafiya da ya waiga wallahi har da waiga ya waiga waiga da mai waiga hau sannan sai ya zo sai ya wuce sannan motoci suka ci gaba da wucewa to wannan kage tsari ne na Allah subhanahu wataala tuhuwa na da jagora tuhuwa da kake ganin ta tana da jagora shi sai Allah maka to me yasa Allah ya ce qalat namlatu ya ayyuhan namlu bukhulu matakina qalat namla ba a ce qalan namlu ba a ce qalatin namlu ba dukkan su ba dukkan su suke magana qalat namlatun wallahi zaka shirin wannan qalat namlatun sai yake tafsirin awadiya qalat namlatu ka fitar da darasin da ke ciki tuhuwa fara daya sai magana ta ce la yaqimannakum sulayman wa junuhu wa hum la ya'lamun jagoranci kudan zuma na da jagora wannan kamar wata duniya ce makaranta ce babba makarantar kudan zuma haka duk in kaga wasu dabbobi zaka samu mai fada a ji a cikin su kuma mai tsawatarwa ba su rayuwar ta ci barkatai har ya zamo waɗanda aka ga sun saba wa wannan sunnan sai a ware su kamar yayin dinya sun fita daga wannan sunna kauniyya kowa na da malba a cikin su ana dan dan yaro yana dan fitowa kai sai don malbayar sa da shi da baban shi sun zama daya yayin dinya sai yanzu ba su san dinya ba ma kowa da malfa ko abinda ake ce ba tafiyar ƴaƴan agwagwa kaga wannan ya saba ma sunna kauniyya uwa ita ce take gun su a baya ita kuma su kuma su shige gaba ko dan kunama in aka ce maka dan kunama ba yi da ladabi kashe kuma shi yake a jikin ta yake koyan hali ko dan kuka maka jin magana ya ki jin magana kuma shi saboda kullun cikin jifa yake a kashi banta kaga duk waɗannan misalai ne waɗanda suka fita daga sunna kauniyya shi yasa ba haushi a cikin hikimarsa da tsinkayen sa da basirar da Allah subhanahu wataala ya bashi sai ya kalli waɗannan halittu sai ya ga sun fita daga tsari na sunna kauniyya na jagoranci cewa babu wata halitta face tana tafiya ne akan tsari na shugabanci da fada'a da tsawatarwa babba ya san shi babba ne kuma ƙanana sun san shi babba ne sannan kuma suna ba shi haƙƙinsa sannan shi ma yana tsare musu haƙƙoƙinsu misalai daga rayuwar magabata na ƙwarai babu kokonto magabatanmu na ƙwarai sun samu nasara saboda girmama na gaba da sanin darajarsu da biyayya a gare su cikin abin da bai ci karo da umarnin Allah da na manzonsa ba sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ana koma wajen goman nan da aka yi wa bishara da aljanna mun san su al-asharu mubashshirun bil janna waɗannan idan karamin sahabi na abi ya gamsu to tsayawa yake idan suka tsawata suka ce a bar abu kaza to shi ke duk wani abu da za a yi to ana kuma zuwa gare su sayyiduna umar radiyallahu anhu a ƙarshen rayuwar sa mun san abin da yake nan ya nuna mana girman waɗannan ya zabe su shida waɗanda suka rage duk da ya cire mutum ɗaya sannan kuma banda shi biyu kuma sun riga sun rasu ya ce to a cikinsu za su fitar da shugaban al'umma kuma suka fitar da shugaba aka yi ittifaki a kansa aka yarda da shi kuma aka ci nasara ana komawa wajen mutanen da suka halarci Badar kamar yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake sayyidina Umar radiyallahu anhu idan mas'ala ta zo masa to shi ke nan sai ya bijirar da ita zuwa ga ashabu Badar ya ce ina mutanen da suka halarci Badar saboda darajarsu da girmansu da lattafansu da kuma ilminsu da fikihunsu da hangen nesar su da kuma tsikayar su a game da al'amura da kuma yadda sakamakon al'amuran zai zama. Ana koma wajen dattawa daga cikin sahabbai kamar yadda ya faru tsakanin Ibn Abbas da Miswa Ibn Makrama radiyallahu anhuma akan yadda mai aikin hajji zai wanke kansa, hadisi mashhuri muttafaqun alayhi. Sai suka koma wajen Abu Ayyub al-Ansari sai ya ba su fatawa kuma ya yanke musu hukunci, kuma kowa ya yarda. Hajji da al-Miswa Ibn Makrama radiyallahu anhu yace wa da umarika ba'da abad, yace mu sayyidina Abdullah ibn Abbas kafi da gaskiya wannan sake jayayya da kai har abada, wannan sake jayayya da kai har abada. Musu suke a aikin hajji, shin me aikin hajji na wanke kansa? Ibn Abbas yace zai wanke. Makrama a cikin kunsa yana ganin ba za a wanke ba, mai hajji ba zai wanke kansa ba saboda gashin shi zai zuba, idan gashin ya zuba kuma akwai fidiya, kuma gashin su layalaya ne ba irin namu ba, irin na Afirka. Sai suka tafi wajen Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, kuma sai suka yi sa'a daidai lokacin yana wanka, ya kara kansa da tufafi, suka masa sallama. Wane ne ya aika? Ibn Abbas ya aika da albajirinsa tabi'i, ya ce Ibn Abbas ne ya aiko ni wajen ka in yi tambaya, hal yaghsilu al-mubimu ra'atahu, mai aikin hajji na wanke kansa? Ce kawai sai ce ma mai cuta shi mai zuba masa ruwa, ya zuba masa ruwa a kansa, ya zuba masa ruwa a kansa, ya girgiza ya girgiza ya girgiza, ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Shi ke nan aka dawo aka yanke hukunci. Abu Ayyub al-Ansari kowa san da fijin, don ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina gidansa ya sauka, kowa ya sani shi ne halalin farin tsohuwa, baka sani shi ne halalin. Allah ƙara masa yadda. Wannan na shaida akan yadda sahabbai suke akan tsaye da ganin girman na gaba da kasancewar akwai masu fada a ji a cikinsu. Haka a tsakanin tabi'ai akwai mutane bakwai da ake kiransu al-fuqaha'u sab'a a Madina. Waɗannan al-fuqaha'u sab'a din duk matsaloli da suka taso in aka tafi wajensu to shi ke. Da yawan malaman usulul fiqh suna ganin su ne suka assasa makarantar al-Imam Malik rahmatullahi alayhi da yake girmama amalu ahli Madina. Wannan asalin daga cikin usul na mazhabin Malikiyya amalu ahli Madina yana koma zuwa ga waɗannan malaman ne manya-manya guda bakwai al-fuqaha'u sab'a, wato masana fiqh guda bakwai a garin Madina da ake komawa wajensu domin ba da fatawa da hukunci. A cikinsu akwai masana Qur'ani waɗanda da yawa daga cikinsu aka samu waɗanda ake karatu da salon karatunsu har zuwa yau. Mafi yawanci da kake ganin al-qurra'u da nake da su ko al-qurra'u al-ashara ko al-qurra'u as-sab'a wanda makarantunsu suka yaɗu din nan ake karatu da salon karatunsu a yau na al-Qur'ani, wasu daga cikinsu tabi'ai kai hatta malaman lugha a cikinsu aka fara samun malaman lugha. Malaman lugha na farko masu tsantsini masu yakana masu kamun kai, to daga cikin tabi'ai aka fara samun su. Idan mutum ya samu wata kalma a cikin Al-Qur'ani yana neman fassararta shi a koma wajensu, ba wanda zai samu su bai in suka faɗa suka ce shi ke. Bayan su an zo an samu waɗanda suka zama haka atba'u tabi'i, a cikinsu aka samu waɗanda suke fadakar da na ƙasa da su game da miyagun aƙidu da suka fara kunno kai a wancan lokacin har ya zama an dakushe kaifinsu. Akwai irin su Wa'd ibn Munabbih tabi'i babba ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai da ya zama wanda matasa suke jin maganarsa in ya gargaɗe su game da Khawarij. In ka koma Sirru Alamin Nubala za ka ga tarihinsa da tsawo da al-Imam Adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi ya kawo da wata kissa mai tsawo da ya bada a tsakaninsa da wasu matasa har da dattijo da suka shiga cikin wannan tafiya ta Khawarij waɗanda suke ganin a yi ma gwamnati suna fito a yi faɗa da ita. A tsitsi ne ma shugabanni a zazzage su a ci mutuncinsu. Wahab ibn Munabbih rahmatullahi alayhi shi ya zauna ya tattaunawa da su cikin nasuwa har sai da ya warkar musu da matsalar su, kuma ya kubuto da su daga cikin wannan munar tafiyar ta Khawarijanci. Allah ya sani to haka suka kasance halin al'ummar mu a yau. Kash sai dai mu a yau al'ummar musulmai kuma ahlus sunna wal jama'a ba haka muke ba masu fada a ji a cikin musulunan domin akwai shi sai dai masu jin ne ba ta ji kage shi ce akwai masu fada a ji a cikin mu amma ba a ji yanzu ba shiga matsaloli nake son yi ba ka kalli matsalar ganin watan nan da ta faru kan fahimin ne don kwana uku da mu tace dadda a ciki har yanzu ma da sauran ta tana nan da gobanta ka kalli halin da muka shiga ka kalli abin da al'umma suka riƙe zuwa fa ake sai ka ji kawai an ce wai mutum yana wai a fili ba mutane suka riƙe cin abinci katai suka riƙe fitowa suna cin abinci a gaban kowa su sun isa wannan wace irin al'umma ce banda sauran matsaloli kun san ababen da duk suke faruwa kun sun fi misalin ba wasu ni ne ina nan bayan gari da yawa ban san abin da yawa kun san abin da suke faruwa kun da ababen da suke faruwa da ake masu shiga social media nan ga su duk ana yi cikin ƴan uwa akwai wanda Allah madaukaki ya azurta Esther mata yake mata tasiri ba yake karantar da mata tasiri yashi alarabi ya ce mahaddaciyar alqur'ani ce sai suka rika zama ga ta gashi har daga Nijar aka kira ana ana magana kan wannan abu kuma da zafi comment da aka rika yi a pagin sa abun bacin wai yashi ta zauna kusa da shi da niqabinta kuma wani mutum ba ka tambaya yake ba a'a yayi hukunci ne kawai a'a sai kai tambaya wai ya halasta kaga wannan akwai da dalili a ciki shin ya halasta haka Allah shi kyauta wannan hali da muke ciki yana da ban tsoro matuƙa a game da hadarin wannan al'umma da abin da zai faru da ita nan gaba shi dai sabani tsohon abu ne a gaban mutane to amma yana da ƙa'idojinsa da yadda ake mu'amala da shi da kuma yadda ya kamata su masu sabani su yi mu'amala magabata sun yi sabani akan abubuwa da yawa har Ibn Taymiyyah yake cewa lallai sabanin da malaman wannan al'umma suka yi a cikin matsaloli ya fi yawa fiye da haduwarsu wannan ka'ida ce tabbatacciya to amma wannan sabani bai kai su zuwa ga rena juna ba ko kanana su yi rashin kunya ga na gaba da su sabanin halin da muke ciki ɗaliban ilimi su faɗi abin da suke so akan manyan malamai har waɗanda ba ɗaliban ilimi ba suna ta cewa a duk matsalar da ta shafi addini da kuma al'umma tabbas mun shiga wannan lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki na a cikin hadisi daga sayyidina Abu Hurairah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai'ati 'ala an-nasi sanawatun khada'at يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويمتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها بويبضة قيل ومر بويبضة قال الرجل التاب يتكلم في أمر العامة وسبحان كن يودر عذاس سوى متع زاعر تجدك مقالية تشكنس مقالية تنذير مقالية سيأتي شيني ميقسيا أقالية ميقسيا عرق بعد أمانة دمتش انت عرق أوكر مي أمانة maciyinta sannan banza ya rika magana aka tambaya waye banza sai manzon Allah sune ce mutumin da ba kowa ba ya rika sa baki a cikin al'amuran jama'a wannan shine yanayin da muke ciki Allah ya fitar da dalilin rashin mabaki a cikin al'umma akwai dalilai masu yawa da suka shigar da mu wannan yanayi daga ciki na daya koyan karatu daga littafai ba tare da malamai ba tare da malami ba sun yau yana da damar da zai je su ne ta fansa ba san malamin shi ba kwana biyu kawai sai ki gaishe ya zama malami wannan abin da ya shafi harka addini ce littafai ga su nan yanzu ma ba a siya e-books zai ce ya yi downloading ni wani ma ya taɓa ce ma in daina siyan littafi ga su nan kawai sai dai a ɗauka a banza na biyu rashin fahimtar wasu malamai masu rashin fahimtar wasu ilmuma masu muhimmanci waɗanda suke shirya mutum ya zama malami kamar ka'idojin ciwo hukunci hukunci abinda ake cewa ka'idojin usulul fiqh al-qawa'id al-fiqhiyya ilmun maqasid ash-shari'a da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallama da manufofin shari'a wannan yana cikin abin da ya karanci ana yi sama sama amma ba a yin ta bidiqa na uku tasirantuwa da wasu malamai waɗanda suke da kaushin hali a mu'amala musamman a rubuce-rubucen su wasu littafan an shigo mana da su baka san halayen da yasa malamai suka rubuta wannan littafin yanzu mutumin duk da zai duku bai karanta littafin malam Ibn Hazm rahmatullahi alayhi sai dai Allah ya tsira da shi da yawa ka karanta mulabasat na rayuwarsa ne ya shigar da shi wannan halin har ya zama yana da jin wannan sannan kuma littafin shi da ya kamata ka karanta yana da littafin al-akhlaq wa siya ka je ka karanta littafin kuma ka ga yadda yake tushen hali da yadda yake koya maka kyawawan dabi'u kaga wannan yana da tasiri matuƙa waɗannan malaman waɗanda suka gabata da waɗanda har yanzu suna nan da rai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu na hudu rashin fahimtar ƙasar da kake rayuwa a cikinta da al'ummar da kake rayuwa a cikinta duk wanda bai fahimci rayuwar da yake ciki da al'ummar da yake ciki ba da ƙasarta to yana da matsala a wajen me yasa Imam Ahmad kamar yadda Imam Ibn Qayyim ta a cikin Ilamul Muwatta'i cikin sharhin ne ba da fatawa akwai ma'rifatun nas ka san muta ka san duk mutanen da kake rayuwa a cikin su na biyar shiga cikin sabanin malamai wanda wani abu ne da ba a iya hana shi kuma bai kamata dalibin ɗaliban ilimi su kusa ciki ba al-imam ibn abd al-barr a cikin littafin sa ne ban sha'awa jalibu bayani an yi fadlihi ya kawo a kusan babukan sa na ƙarshe misalai na sabanin malamai tsakanin malam wani da malam wani amma ba ka taba jin an ce ɗaliban ba su shiga ba saboda sabani sun tunbi wani abu ne sunna ce ta Allah sai ta faru baka isa ka tunkuɗe ta ba to amma ya ake mu'amala da sabanin nan dole sai an yi ruwan sama ko ba za a yi ba inda muna ta so ana ruwan sama to ya kake ruwan sama yanzu sai ka ce dole sai ruwan sama ya bige ka saboda ba ka da hankali cigewa kake ka fake to idan malamai suna yin sabani kamar ruwan sama ne yake zuba sai ka fake ka samu wajen da ruwan sabon nan ba zai bige ka to ka zama mai wayo ka zama mai hankali ka zama mai tarbiyya Allah ya gane da na shida shiri da makircin wasu dan boko da yan siyasa wajen ruguza al'umma da ba kowa dama ta yin magana da sunan faɗin albarkacin baki ka ga wannan demokradiyya to tana cikin bala'o'in mu a wannan zamani in ba ta zama ita ce ta kowane bala'i jama'a kowa na da damar ya zo yi magana sannan yawaita da bayyana kafafen sada zumunta da watsa labarai kawai mutum ya ji a jike yake sai kawai dan jarida ne kai da kaje kai digiri a kowane fanni kaje kai aka maka training kila ka je Lagos ka je makarantar koyon aikin jarida ka dawo kawai sai ka gamu da mutum a titi a gaji wai me zai ce game da halin da ake ciki na tsaro to dama me kake tsammani ya faɗi fadda zaki a gaji yake ina alladine sanbitunahum minhum alladine sanbituna min umminhum da Allah ya ce ku koma wajen su ne kamata a ji wajen su na gaba cututtukan da rashin mafaɗi ke jawo wa al'umma lalle wannan fitina tana da cututtukan da take haifarwa daga ciki na daya ta daya rashin tsaruwar al'umma al'amuran mutane al'amuran su bai tsaro ba ta biyu rigingimu da rashin zaman lafiya tsakanin al'umma ta uku kuma baya a cikin zarafofin duniya za a ta abubuwa wanda duniya ta ci gaba kuma kuna nan a waje daya ta hudu rashin cin dajiyar damar juna da basirori da Allah ya watsa su a tsakanin mutane idan ba a ganin mutuncin nan to ba yadda za a yi wani nan Allah ya bashi wata basirar da kila da an girmama shi zai fito ma da al'umma ma wata mafita a cikin al'amuran ta masu dindin yawa wanda yake damunta ta biyar rashin samun cin amfanin ilmomin wasu malamai domin an bata su a riga an yi musu hukunci shi ce nan ba kama kwata-kwata ba za ka taɓa saurara su ba duk ilimin da Allah madaukakin sarki ya ba su ta shida fadawa hannun abokanan gaba da shiga ƙarƙashin mulkin su kuna ta rigima shi ce na abokanan gaba ku sun ci nasara a kan su ta bakwai gadar da mummunan abin koyi ga masu tasowa malami ya zo ya zauna ya tara daliban yara da ɗan shekara shi da ɗan shekara kaza yi ta dajin mutane yana faɗin sunayen mutane mutane masu kima masu daraja wanda sun yi iyaka abin da za su yi kuma suna nan suna kai amma malami ya buɗe baki ya koya ma yara daji su takabbara suna yi wallahi wannan bala'i ne a cikin al'umma ta tabbata toshe hanyar Allah ga waɗanda ke son bin ta domin wanda bai san bai musulunci nan da yawa mun hana su shiga da yawa mun hana su shiga suna kallon kaci barkace da nake wani yana da hankali ko da zai da addini to mai yana kallon abin da yake cewa za ka kace shi wanda ma suke cikin musulunci wanda ba koran su yake sunnar da ake ciki wani ya ce ba ka ciki ya ce sai ka fita ka ce ina ciki dan Allah ka bani ya ce sai ka fita ba ka ciki to kaga matsala ce wani malami a yi hakuri an fara nuna mun lokaci an fara nuna mun lokaci wani malami a kasar Masar yake ba da labari ya ce tambaya aka masa wani ya kira shi ya tambaye shi ya ce masa yana da kawun shi yana cin riba shi shi sana'ar shirmai ce yace na masa wa'azi ba sau ɗaya ba ba sau biyu yace shi ina san jin daɗin riba kuma yana san ya ci gaba da cin sai ce in aqarra ala zalika fa huwa kafir yace in ya ci gaba da wannan fadin abin da yake kuma yana da ilimi akai ce to ya fita musulunci sai kai aka yada aka ce ai yana fitar da mutane musulunci yana in mutum ya sako yana fitar da shi yukhrijul muslimina min al-islam bil ma'siyah yau shekara wajen 30 kenan fa yana bayani wai har yanzu ba a gane shi ya fada amma kullum aka tashi abin da yake masa hukunci akai ke kuma da ran shi fade mata ba yayi bayani ya ce ga abin da yake nufi ga dalilin tambaya ga tambaya aka masa ga amsar da ya bada amma har yanzu sun tashi waɗannan za su bada labarin cewa kai dan bid'a yukaffiru bil ma'siya da kanka fa za ka yi bayani ka ce ni ga abin da na faɗi ga dalilin da na faɗa ba ka mutu ba da ranka amma wai shi ke da ba haka kake nufi ba shi ga abin da nake nufi ba haka kake nufi akwai abin da ka koya a zuciyarka hatta da al-ghaiba hanyoyin magance wannan cuta kowace cuta tana da magani har da wannan matsala daga ciki kyautata niyya a wajen koyon ilimi da yin aiki da shi a mutsa da ban ilimi ce kyautata niyya ɗan uwa ni dan Allah na biyu kyautata wa juna zato wanda yana da alaka da kyautata niyya in niyyar ka take za ka kyautata ma ɗan uwanka zato na uku koyon karatu wajen malamai masu tarbiyya da natsuwa da kamun kai wannan babban abu na hudu dawo da kuma farfado da karatutukan zauri wannan karatutukan namu da muke na da ake yi mutum ya je ya zo na gaban malami ya tankwashe kafa a gobe da ita ya duba ba wallahi sai mun dawo marka yanzu sai mun raya su kuma mun girmama masu amma in dai ta ci barkatai ne kawai a zo a yi surutu a yi a wuce to kowa zai iya kuma za a ci gaba da yi kuma za a ci nasara kuma ku faɗi ko ban nan za ku faɗi haka na biyar girmama fanni da masu wannan fanni idan aka san wani ga fannin sa yayin da hasusi akai Allah ya bashi rabo mai girma a ciki to a girmama shi kuma a girmama wannan fanni karka ce komai sai kai magana na shida yadda da fifikon da Allah ya sa tsakanin manya da ƙanana kowa ya yadda da wannan akwai fifiko tsakanin manya da ƙanana na bakwai mutum ya guji magana akan abin da ba shi da cikakken sani akan sa ba komai bane fahimtar na takwas yana da alaka da shi fahimtar cewa ba sai kowa ya yi magana akan wata matsala da ta taso ba kuma ba kowace matsala mutum yake magana akan ta ka ga wannan na ƙarshen da za mu kiyaye shi tun da za mu zauna lafiya ka ce duk matsalar da ta zo sai ka yi magana akan ta ya wani ya bugo maka waya wai karfe 2 da yayi wai sai ka bashi amsa ya cutar da ni kawai akan wani abu kuma ba jin magana zai ba kawai ya kira ni ne hada ni fada da wasu to amma duk matsalar ta taso sai mutum ya magana kan ta wannan yana cin abin da ke haifar mana da matsaloli Allah shi kyauta kammala muna roƙon Allah mai shiryar da bayi ya kawo wannan al'umma da shi mai shirya matasanta ya kara malamanta da sabanta da shugabanninta ya ba mu hikman aiki da waɗannan abubuwa da muka ji amin Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh alhamdulillah an saurari nasiha mai gwadi daga malam ayahuri na kara malamin cibiyar saboda mahimmanci na abubuwan da yake gabatar mana kamar da na ambata mana ya tun da farko in har za mu saurari bayanan nan kuma musu saurare irin sauraren da ɗaliban ilimi ke wa malamai ba ta shiga ta kunne amma ta nutsa a zuciya ba irin sauraren da mabiya ke ma shugabanni ba kusa su shugabanni shugabannin siyasa shugabannin sarauta da makamantansu ana sauraransu da kunne ne kawai shi yasa irin illolin da suka faru suke ta faruwa kuma ƙara gode ma Allah da Allah ya sa har yanzu akwai ɗan sauran darajtawa saboda matsayin da addini yake da shi a wurin masu addini wannan ta sa akwai ɗan gugguɗe sauraren malaman da ake yi ana sauraron su da zuci da ana malamai saurari irin sauraren 'yan siyasa waliyatu billahi to da jirjuniyar ta bari amma duk da haka fa akwai buƙatar gyara daga abin da malam ya ambata mana akwai buƙatar mu koma mu nazarci abubuwa kuma mu yi niyyar za mu gyara tsakaninmu da Allah in mun sa wannan niyyar wallahi ba mu latsa ba domin dai har zuwa yanzu ban sani ba ko ni ne ban sani ba a zatona har zuwa wanda ya zo shi duniya za ta tashi ba akwai to in ma shekara ɗaya ya rage mata in muka yi niyyar gyara kafin shekarar nan da za ta tashi Allah da za mu samu wani abu da ci gaba insha Allah za mu saurari dan ƙarin bayani da tsokaci wanda Malam Tabi'u Abubakar Asgar zai mana akan wannan ulwani Allah mu da kuke sa mu dace kan jira ka dan mana da Allah
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بايحكا يوم سعد بركة نا مسلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعدك ومالاً نوى مالاً بشير لول محمد الخيل شيرا صورا باقا منش ورد سكا شيرا ورد تعوب وكما سكا غابو ورن متاشي ورده ta da matukar muhimmanci yana da kyau ko da yaushe tattaunawar mu ta zama tana da alaka da abin da muke da kyakkyawan zato ko yakinin cewa lalle zai amfane mu a rayuwarmu babu shakka wannan al'umma tana cikin hali na buƙatuwa zuwa ga irin wannan tattaunawar na iya tunda cewa cikin watan azumin nan mun yi fira ta hanyar dardasha wato chatin da dan uwa Malam Umar Shehu Zaria Allah ya yi saka mu alkhairi mun yi wannan magana ba da fikira a lokacin cewa za a yi wannan tattaunawa cewa babu shakka muna buƙatar mu koma teburin tattaunawa mu kalli wanne ya samu al'ummar menene ciwon da muke fama da shi ko me ya maganinsa cikin watan azumin nan muka tattauna domin ka lura da kyau yanzu wannan watan azumi da ya gabata kasancewar shi wata daga cikin watanni ko kuma ka ce wata na ɗaya a jerin gyar watannin da ake fatan musulmi ya koyi tarbiyya amma mun kashe shi wajen ranar tarbiyyar an ta ƙirƙiro matashiya ta tattaunawa wadda ta jawo rigingimu da yawa rigingimin da kuma ba a buƙatar su tun daga batu akan hadaka ko tattaunawa addinai zuwa batu akan almajiranci zuwa batu akan ganin wata da makamantar su kusan duk kwana uku hudu biyar wani sabon maudu'i zai fito duk kuma sai mu raja'a manyanmu da yaranmu jahilanmu da masu ilimin mu duk mu ji su mutuwa sai zamana kamar yadda malamin ya ambata yanzu idan wani mutum wanda ba musulmi ba a cikin watan azumin nan yayi tunanin bari ya musulunta bari ya kalli al'adu da ɗabi'ar musulmin wannan yankin namu ya musulunta bari ya gamsu da cewa abin da yake mai kyau bane kuma ya kamata ya sa kan shi a ciki zai wuya ya gamsu in dai dan abin da muke ne ba zai gamsu ba Allah shi kyauta to gaskiya saboda Allah ni ina da tsokaci da yawa akan takardar nan ta fuskar wato abin da ke cikin ta na madda takima ya kamata a fayyace ta da yawa amma lokaci ba zai bayar ba musamman inda mara ita tauna akan misalai daga rayuwar magabata da irin yadda magabatan mu da muke tutiyar cewa muna gosu duk mutane su muka al-salafi al-athari dan izala al-sunna cikin sunayen su amma innaha faqat al-qabun jafa sunaye ne kawai wanda suke basu wuce matsayin harufan ba ina rayuwar magabata da muke cewa muna koyi tun da san sahabbai da tabi'ai da na bayan su da malaman mu ko nan kusa ma ko da mu ce malaman mu daga zamanin dan hudiyu zuwa yau mu zazzabo waɗanda ya bayyana cewa mutanen kirki ne mutanen alkhairi ne al'umma ta karbe su Allah ya ba su karbuwa mu bi ta farki rayuwar su bara mu gani ko da nan kusa daga shekara 200 zuwa yanzu idan muka dauki a cikin misalan da malam ya buga game da sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu irin yadda ya gudanar da gwamnatin sa mutuna cewa sayyidina Umar din nan fa jama'a yana daga cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ba a yi wani annabi a bayana da Umar saboda kaifin basirar sa saboda zurfin hankalin sa Qur'ani ma ya sha sauka ya goyi bayan ra'ayin sa duk mun san wannan amma Umar baya istiqlali da ra'ayin sa baya istibdadi yace kawai tunda ni mai basira tunda annabi ma ya shira ta kan basira ina faɗin magana ba wanda yake ni ta bayin haka sai ya ji shawara sai ya tattauna yana zaben masu hankali waɗanda Qur'ani ya amince da su mu dauki misali ga matsa'un da aka yi na Amawas Umar ya kama hanya zai tafi yace aka ba shi shawara cewa ai ana annoba ya kemance da al-muhajirun ya shawara da su suka gaya mashi nasu shawarar ra'ayin su ya rabu ya sake kemancewa da al-ansar ya shawara da su suka ba shi ra'ayin su ya rabu sai ce kai bari na zaɓi dattawa sai ya ɗebo dattawa daga wannan yankin dattawa daga waɗancan sai hatta tsulaƙa sababbin musulunta wanda ba su daɗe ba sai ya ɗebo dattawa a cikin su sai ya sake shiga ɗaki ya shawara da su ra'ayin su ɗaya ya yi saboda dukkan su dattawa ne haka yi a labarin wannan tun kafin sai na Abraham dan Auf ya goyi ce ai akwai hadisi ma da ya goyi bayan wannan ra'ayin da suka yi haka Umar dan Khattab ya taɓa rubuta marsu kamar kace doka cewa duk mutumin da ke cikin al-muhajirun awwalu kai ya sake ya bar Madina sai ya nemi visa ta musamman daga Umar yace in kuka watse kuka bar garin Madina su za su bamu shawara mulkin da zai da haka ko Umar za ka je daga Madina a matsayin ka na ɗaya daga cikin sabon da suka musulunta da wuri-wuri sai ka nemi izini na musamman da Umar zai baka exit cewa to ka fita ka je maka ka kuma raka dawo bai yadda ba saboda kar su bar shi shi kadai da wannan shugabanci tare da cancantar sa da zurfin basirar sa da ilimin sa da haka Umar ya gudanar da wannan gwamnati shi sa hanyar ta zama abin misali a cikin kafirai ma waɗanda suke arna ne marubuta akwai waɗanda saboda zakewar su wajen yabon sayyidina Umar suna ganin ma Umar hatta manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam bai kai shi ga gwamnati a wauta irin ta kafirai sun manta cewa ai tarbiyyar manzon Allah ne shi sallallahu alaihi wasallam almuhimmu shine jama'a mu duba irin kaifin basirar Umar amma baya istiqlali da ra'ayinsa mu ko yanzu kowa gani yake shi as an individual basirar sa da dan abin da ya karanta ya ishe shi kawai ya gamsu da abin da yake da haka sai muke samun kanmu a cikin wannan dimuwa da muke samu kanmu a ciki babu shakka al'ummar mu a yau muka tsallaka abin nan wato unwani na gaba halin da muke ciki a yau hali ne wanda kowa yana da shi kuma na san kowa yana cikin damuwa kowa yana da damuwa akan yaya za a yi amma mun kasa haduwa mu ga mu shirya kan su yanzu mu dauki mas'ala ha ila wa misali game da ainihin wato ganin wata wannan zaka ji abubuwan da za su baka mamaki za kuma ka gamsu kuma zaka ga cewa babu shakka wato mun zama wani abu da muke faɗa mu a linguistics mun zama muna cikin wata gaida ta attachment wato deconstruction kowa mun zama tsillin da kulli jama'atin min na imamu kowace jama'a tana da nata limamu walaysa li ummatin abada limamu amma matsayin mu na al'umma babu shugaba kwata amma kowace ko wadanne kungiya a cikin mu suna da wani limamu da suke shi yasa kamar da malai ambata babu wani mutum yanzu da ya saura yana raye ko ya riga ya shude wanda zaka iya cewa mutunci shi abu ne wanda yake tsarari shi da kake ganin kai a wajen ka yana da girma to kun da ba sa ganin shi da wannan girma kuma in suka ci mutuncin sa wallahi ka kasa bacci inde kana san shi ko ta akwai da an ci mutuncin su in ka kwanta bacci ma sai ka ji kana firgita saboda tsoro kuma in ka kalli wai waɗannan masu ƙananan shekarun da ke wulakanta waɗannan manya wanda su waɗannan manyan ba su wulakanta na gaban su ba Allah ya jarrace su da wannan ƙanana to su waɗannan ƙananan yanzu idan suka girma da shekara 30 ko 40 su kuma jarraba Allah bai musu in kana da tunani akan mustaqbalin al'umma dole ka sa wannan a faifai cewa waɗannan malaman namu da waɗannan dattawan da shugabannin mu a cikin su akwai da bai taɓa cin zarafin na gaban shi bai taɓa sanin shi da ya wulakanta wani ba amma shi yadda mutuncin shi zama rafis to kai da ka da cewa mutuncin shi bai da alfarma kake cin mutuncin kai ya kake tsammani ran da kai shekaru in Allah ya raya ka da shekara 30 40 me kake tsammani daga na bayan ka ina ga wurin da zai kuma na dadin mu tattauna akan matsalolin shine karshen wannan makala tun daga kan dalilan rashin mafaɗi da kuma cututtukan da haka ke haifarwa da hanyoyin magance su wannan shine lubbul amal mu kalla jama'a mu ga malam ya ambatar mana dalili na farko da ke kawo wannan rashin mafaɗi shine koyon karatu abinda yake cewa koyi da kanka wanda a da abin aibatawa ne mutum yana karatu koyi da kanka koyewa yake baya so a sani ma'ana kamar yana da gaskiyar walisu ma haka fi nafsi amma ya rubuta tutiya ake da shi zaka ga musamman wanda kan karatun boko ma tutiya da cewa ai da kaina na binciko har haka fi a baka awar cewa kai da kanka ne baka nemi taimakon kowa ba wato ka bi doguwar hanya ne wajen gano abu to sai zama baka ganin daraja ko mutuncin kowa sai mutuncin abin da ka sani kawai saboda shi kaɗai ne hanyarka mu kalla da ma mu ga hanyar harkar kasuwanci harkar sana'a harkar aikin gwamnati da duk wani harka akwai na gaba in an dauke kamar yadda cikin gwamnati akwai wanda yake shine tun a takarda ka rawata cewa to you are answerable to the officer wani shine jagoran ka da lidin gaba ka umarni principal din makaranta ko daraktan ma'aikata ko DG ko makamantansu idan mota zaka koya ko baka niki akwai wanda zai koya maka kuma har abada kana ganin darajar shi yanzu mu irin mun koyi sana'a dinki mun ma daina ta wani ya koyi baka na kanci ya daina ta amma har yanzu mutumin da ya koya maka nan kana ganin darajar shi malamin ka da ya koya maka karatun allo ko kana da PhD ko kai professor ne ya kamata ka so da ganin girman shi amma yanzu duk babu wannan to bangare na biyu na wannan shine kosawa mutum ya zama malami kosawa bayan ka koya da kanka mukaddara ma Allah ya ba fata yi ka koya din amma ka kosa sai an ji muryarka ko sai an ga hotonka ko sai an bi ka haka nan abinda ke faruwa na rashin fahimtar ilimomi waɗanda suke da alaƙa da mai da mutane malamai na Allah mai da malamai ya ambata cewa akwai ƙarancinsu saboda mutane sun fi son ilimomi waɗanda a cikinsu akwai jahiliya akwai surutu akwai musu za su ba da dama a yi raddoji za su ba da dama ka faɗa abin da ka ga dama duk inda ka sa mutane maka karatu ka ce bari ka koya musu nahwu sarfu balaga, usulul fiqh, qawaidul fiqhiyya, mustalahul hadith, ire-iren su sai kaga mutum uku shida hudu biyar ne basu. Ba haka bane? Amma an kace zaka koyi da wani abu wanda yake kowa yana so ya ji. Za a yi magana akan siyasa, tattalin arziki, noma, kiwo, za a yi raji ma wani ta ba fa a ciki. Wanda mai muhimmanci ba wani ne. A cikin da suka gudu ma za a ga rabi bacci suke. Bayan kwana biyu sai kaga wasu fuskoki sun canza, wasu sun zo. Ibn Malik al-Andalusi wannan mai alfiya ko kun san saboda irin waɗannan imamun yake da su yawo ya dinga yi gari gari yana cikin don Allah ku zo mu fara karatu babu wanda yake sauraron shi haka zuwa tarihi sai daga cikin malamai masu karancin dalibai amma da yake dan Allah yake yi sai Allah ya sa wa littafin littafin albarka alfiyar da kake gani da babu littafin da yake ta muhimmanci yanzu a rawu shi a rayuwarsa ya rasa wanda bai kura ba shi sai ita mata shaki kawai saboda ba a san irin wannan ilimin da yake karantawa. Yanzu kallon ga ilimin kira'at mafiyan mutane ba sa san shi saboda karɗaƙe shi ta yi yawa ilimin usulul fiqh mustalahul hadith ba a so amma sa musu littafin da zai ba su dama su cikakke ko a ce mutane kata-kata har ila yau Ibn Hazm da ake ambata malamai kullum suna rubutawa game da al'amarin Ibn Hazm Allah ya gafarta mishi saboda mulabasa na rayuwarsa kamar da malamin ya ambata. Ya kamata mu dinga daura wannan ma'auna akan sauran mutane. Sa'ad da suke magana mu san background din me yasa suke fada. Me yasa suke irin wannan zancen shin wannan zancen ilimi ne ko ko wani wato yanayi ne ya same su akai. Shi yasa dole mu bambance duk malamin da muke sauraron shi. Mu bambance san da yake koyar da ilimi da kuma san da yake fadar ra'ayinsa ko yake huce haushin sa akan wani. Dole mu bambance wannan ba duk abin da malami yake fada ne ilimi ba. Ilimi shi ne ya faɗa Al-Qur'ani, ya faɗi sunna, ya kawo maganganun malamai da fassararsu da abin da suka tattauna. To in ya gama wannan kuma hala sai ya ɗora da nashi. To nashi nan ba ilimi ba ne yanzu da ya lalace sai mun bi. Musamman mu kuma gane ɗabi'a take tasiri a kan mutane. Ɗabi'arsu. Har ila yau ɗan uwa muka sake tsallakawa an fara cewa lokaci ya yi tun kafin a je ko'ina. Da gaske matsalolin akwai sauƙin da ilimi wajen sabuwa. Sauƙin ya yi yawa ilimi ya zama commodity mai arha ƙwarai jama'a zinariya tana da gaske mafi daraja ina jin a duniya tunda Allah ya duniya ya ba ta daraja amma kun san akwai lokacin da wani sarki Mansa Musa wani sarki ne da ake tunanin a arziki ya fi ɗan ƙaruna ba haka ake tunani in ana tarihin duniya kana yi kulkulin koyarsu to wannan mutumin saboda arzikin da Allah ya mai da iya kyauta wanda yake yi babu tunani ya taɓa zuwa ƙasar Misra ya karye darajar zinariya ya ta kyauta da ita har ta zama arha a hannun mutane kuma law of demand ya shafe ta aka daina siyan zinariya ko kana da ita ba wani abu ne sai dai ka je ka boye har ka jira shekaru 15 ko 20 ta sa ta dawo da darajar ta sai ya arha duk abu idan ya zama ya da saukin samuwa sai ya arha wannan shine abin da yake faruwa da kuɗin gado shike faruwa da mutumin da aka mai aure bai san ciwon aure ba a tare a mai tsakanin iyaye da abokai a mushi komai sai ya kori matar ba a je koyina ba amma in ya san ya kori ta akwai asara ta kudin shi a ciki sai ga yana bi a hankali yes to waɗannan hanyoyin sadarwa malaman mu da al'ummar mu sun sifaci alheri wajen amfani da su wajen yaɗa ilimi amma muna biyan farashin yadda sai suka ga ilimi tsakani da Allah wannan magana ne na ina tunanin ta saboda kowa yana ganin daga comfort din bedroom ɗinsa zai iya yin komai ya saurari duk malamin da ya ga dama a TV, a Facebook, a YouTube, a wanene da wanene bai san wahalar zuwa gaban malami ba. Shi yasa in ya tashi yin tambaya kawai zai harbo maka ita tsakar dare. Wani malam ba aya zai tambaye ka tsakar dare ba. Wani ya harbo maka da ita ta Facebook in ba gani ba ya maka inbox cewa malam na fa yi tambaya ina jira amsa. Yayin da Imam Malik Ibn Anas rahmatullahi alayhi da su Ahmad Ibn Hanbal ake ba da labari kamar da ke cewa Rabi ibn Bara Ahmad Ibn Hanbali da ya dan Ma'inu da abokansa din nan suka tsaya a gaban ainihin wato ya hadu sai da Ansari yana zaune yana jingire da dirka za su daga la'asar zuwa magariba suna tsaye suna yana ba da hadisi ba zai ce musu ka zauna ba wanda yake kuma ya zauna din ba da gurbi haka za su tsaya inda ka san ɗan duka. Maliku yana so ya tambayi malamin shi Ibn Shahab ya kasa Ibn Malik a makarantar shi aka ce in ya zauna yana na cikin alintaka ko da jami'i bane Ibn Fazli in ya zauna an ana magana sai dai an tambaya shi a ko yace eh babu wanda yake layi ta jafar adam al-qaul ya sheikh madari in yace aka ce alaba ta malan kaza ya halasta yace a bari kar kuma ya kai ba ba wanda yake kuma yace mishi mai dalili saboda yanda ake jin karamarsa da nauyin sa imam malik din nan ya taba yin wani kuskure yana dalili babu lifin fadu wannan yana cikin identify shi ma aka ganshi ya ware shi ne wani dalibi ko ya dai suna karatu yace da malamin su ibn shafi ya shigo masallaci sai ya shigo ya ce mishi ya malik yace kana so kai wa kanka ta annaci kana so kai mu kanka barna dawo majalisi ka barna ba kai yan ba kaga ba su da gaggawa zama malamai Abu Hanifa ya kware wajen yi wa dalibai wannan tarbiyya saboda shi ma ya taba wannan kuskuren malamin shi Hammad Ibn Abi Sulaiman ya mishi wannan fada da haka Abu Hanifa yayi tarbiyyar dalibai na kai ka je ka karanta rayuwar su kuma sai da Allah ya mai da su duka manyan malamai da aka ji labarin su a duniya masu cin abinci a kwano da sarakuna saboda falalar su Abu Yusuf al-Fadl Abu Hanifa daliban shi ba su zama malamai ba sai da ya mutu duk tarin ilimin su haka kallu su Harmala kallu su abin nan wato su Ibn Abdul Hakam da su Ar-Rabi daliban makarantar Shafi'i dukansu sai da ya mutu suka sa shi a ƙasa sannan suka tunani to bari a ci gaba da rayuwa ba wanda ya ware ya ce yadda mu muke yanzu wani daga har da isu 30 zai ban makarantar su ya kafa wata ya ja wasu dalibai ya raba makarantar da malamin sai ai saboda malamin yana samun kuɗi da ake biya shi ba a bashi duk makaranta da take garin da haka take garo su sai ka bincika duka wato yan tawaye ne tawaye haka kantsira tawaye har su suna kallon juna wata karatun wata na shiga wata to daga cikin abubuwan da suka jawo wannan matsala akwai ya samuwar saukin hanyar saukin samuwar a hanyoyin masu sauki na karatu da ilimi sai aka rasa darajar ilimi da ka dole a kuma karatun zauren nan da ma da ita wanda yake da daraja sai wanda yake so za a ba kisa ni yanzu wallahi wasu sun sani duk wanda ya mun mai tarjiya tambaya ba na amsawa in yana so ya akalla ya kira akalla ya kira waya amma kai kamar mai tsin fara maka text ba da kashe kuɗi na ba ba gaskiya in kana so Allah kalle ka sa kati ka kira ba za ka yi ta kakkiya ba to sannan kuma wannan ma jama'a dole mu ga yawa kanmu gaskiya in gaskiya ta zo mu faɗe ta mu ahli sunna mu ne akan gaba kai fada wannan babbar tsakani da har yanzu sauran mutane wanda ba sa identify kansu da sunna sa da sauki wannan matsalolin kuma har suna mana goyi akai cewa mutanen mu ba mu da tarbiyya wannan yana komawa zuwa ga factors din da na ambata nan da malai ambata da kuma wata hakika kwaya daya ina jin nauyin fadanta amma zan fadi ta saboda amana ce shine malaman mu sun ja faruwar wannan abu jama'a malaman mu shine irin wannan maganganun da zaka dinga yi kana ganin ai morewa ne ka ambaci wani ka ci mutuncin wani ko mu zauna zaman gulma da ɗalibanmu muna gulma wani malami ko wasu mutane unconsciously muna koya musu wannan ɗabi'a ne tsakani da Allah jama'a unconsciously ba ce musu muka yi kuyi ba amma ɗalibai saboda ƙaunar da suke wa malamansu wani hakarin hular irin da malamin su yake wani har aure sai ya je gari ko dangin da malamin su yake sannan ya in malamin su yana hawa roba iri kaza dole wannan za su ci gaba da su kaga wato dalibai suna koyi da mutu haka sai mu zama mu taka tsantsan akan abin da zamu yi dan kan mu haifar da mummuna abu koyi jama'a duk wanda yake karantawa ya kiyaye wannan ba ina cewa malaman da gangan suke wannan amma ina cewa ne wannan shi ya haifar da haka da kuma buɗe kofar cewa al-ilmu lil jami' kira zuwa ga kowa ya koyi ilimi asali mabda'i ne mai kyau amma da kowa ya je koyan ilimi sai mutane suka dauka wato kowa ya koyi ilimi fa dole sai ya zama malami to ba haka bane zama malami wata kaddara ce ne zaman kansa wani tsautsayi ne kamar yadda ba kowa ne da ya je kasuwa ya kasuwanci yake yin arziki ba mafi yawan mutane za su gama kasuwanci amma in ya mutu sai an bashi sadakar likafin ba haka bane to haka ya kamata mu gane ba duk wanda ya koyi ilimi ne Allah yake darasa shi da tsautsayin malanta ba yanzu irin malaman da muke ambata a tarihi zaka ji wannan dalibai sama da dubu yana da dalibai wake ibn al-jarrah irin su al-a'mash irin su bushayr ibn bashir irin su imam al-bukhari waɗannan zaka ji an ce malamai ne waɗanda dubbai ko ɗaruruwan mutane ke zama a gaban su amma ka je ka binciki tarihin daliban su da suka zama malamai guda nawa ba su wuce kinga da yan yasu ba Al-Imam Ahmad ibn Hanbal shekarun da yana karantawa sun wuce shekara 65 shekarun karantawa kawai banda sauran shekarun rayuwarsa amma daliban shi da ake lissafawa su dan shi Ahmad su Salihu su ainihin sauran su Kausabi da makamantan su hayi ba su kai dozin ba asalin wanda suka zama malaman sauran kuma sun cikin lissafin falalar da Allah ya mishi so mu sai muka dauka yanzu wanda ya karatu sai ya zama malami kamar yadda da muka dauka cewa duk wanda ya karatu boko sai yayi aikin gwamnati kiza ki gwamnati ya zama abu mai bala'in wahala kowa yana so sai yayi da mun manufan mu kawai mu je mu karatu mai aikin gwamnati kiza ka ga aikin gwamnati da an biya kudi yanzu sai an bada tamanci 1800 miliyan 3 miliyan 6 in kana so a yi NPC sai ka bada sanin da baka kunci dan haka jama'a malam ya ambaci laifin siyasa wannan ta abin nan ta demokradiya ni na cewa musamman a cikin siyasa laifin adawar siyasa wannan mabda'i na demokradiya da ya bada damar yin adawa da gwamnati sai yana so zuwa yin adawa da dattawa yin adawa da masu fada aji har yin adawa da malamai sai kuma kowanne malami ya da yan jam'iyyarsa ya da yan adawarsa kamar yadda kowanne dan siyasa yake da kuma wannan da ya haifar da raini kamar yadda malamin ya bata raiki sai malamin da aka raina shi to an yi asarar shi sai kame Ibn Abbas radiyallahu anhu yana da wani dalibi shine Abu Salama sallallahu alaihi Abdurrahman wannan abu mashahuri ne a tarihin sa Ibn Abbar ya kawo a cikin Jami'ul Bayan Ibn Sabbi yana ganin Ibn Abbas kamar tsaran shi ne a shekaru ya manta cewa ba tsaran shi ba ya ilimi sai zama yana mishi katsalan da ya faɗa magana yana mishi shigi yana nuna mishi shi ma fa ya sani in kai babanka sahabi ne ba baba na sahabi ne sai yace da kanshi yake cewa nayi da daman irin zake wanda Naiman Ibn Abbas sai na haramta wa kaina ilimin sa da yawa dan haka da ya saka baki Ibn Abbas ko sai shi gura gure shi shike da shi yake da asara malami in ya san karatu shi ne asara ba kuma ku saurara idan dan Allah yayi Allah zai wanzar da ilimin kamar da muka misali wancan da Ibn Malik ne alfiya kune da kuwa asara dan uwa masu albarka da gaskiya abin da ya taimaka mana har ila yau cikin wannan dabbarwa akwai koyi da nasara mun maida kanmu al'umma wacce take da individuality kowa kanshi wajen mu'amalar mu da makwabtan mu mu'amalar mu da ƴan uwan mu mu'amalar mu da al'umma da kuma wato kamar ince ne ka'ida ta everybody minds his or her business kowa kanshi kawai ya sani wannan ya taimake mu wajen haka sannan ga kuma tsananin wato raina juna da wato rashin bambance abubuwa da kuma rashin shawara da manya rashin shawara da manya kan da abin da zaka yi muna so mu fara yin kaza algaba ta malam ne kake gani muna so mu bude islamiya anguwa kaza algaba ta malam ina so zan yi tafsiri bana ko kana ganin ya dace dai jibe yau masu tafsiri a kasanan da ba jibe yau su sun kusa kun masu yi sauraron yawa saboda kowa kawai gaban kanshi yake na taɓa zuwa wani gari suka roƙi ni na yi wa'azi na ce ba zan yi wa'azi a nan garin ba dole sai na nemi izinin malam wani saboda shi ne malamin garin nan da aka sani da yake bai wa'azi sai aka yi ta mamaki na cewa ai na ya karɓa shi ga wurin musulmi nan masallaci yake zuwa ya yi wa'azi ya karantar kawai ya ziga na zo ba ko kawai na kama wa'azi aka neme shi ba sami shi wacce ta ku haƙuri sai nan da aka gaishe ko aka mai magana sai ku ga mun zan iya dawo aka yi ta mamaki cewa wannan wani irin matsatsen mutum ne ka san mu malaman jami'a haka ake ganin mu matsatsu za ka yi uwa masu albarka abu na ƙarshe da nake so na faɗa a cikin dalilin shi ne akwai sakacin hukuma Najeriya wani lauya ya taɓa gamin cewa duk dokokin da kaga ana aiki da su a ƙarshen waje da suke gyara al'umma akwai su a Najeriya malam shi ma lauya ne da ya tabbatar da wannan amma ba a aiwatar da su ne ya kamata a dinga aiwatar da dokoki shin babu dokoki ne da suka shafi cin mutuncin masu mutunci shin babu dokoki da suka shafi me ya kamata mutum ya faɗa kamar yadda Mugabe yake cewa zan iya ba ku 'yancin faɗan albarkacin baki amma bayan faɗan albarkacin bakinku ba zan yi garanti ku kuna da 'yanci ba
kana da yancin ka fada amma bayan fani to babu garanti ko kana da yanci baya abin da ka fada sai kuma ta a dinga duba wannan shin yancin fada albarkaci ba yana nufin haura mutuncin mutane yana nufin tattaka kowa jama'a akan iskaliya wanda take ta shafi tun daga kan wata kila definition ne na kan kawai akan matsalar interface din nan misali ko matsala ce fikihiya da malamai sun yi magana akan ta tsawon shekaru matsala akan tahajjudi matsala akan ashar matsala akan adudin rak'o'i ko kaza matsaloli wanda malamai sun yi safani a kansu amma mun sai zama da tsari in ka koma littafai irin sunan kubra na bayyaki irin musallin ibn abi shayba musallin abd al-razzaq littafin al-insan fi masail al-khilaf al-anawi littafin al-awsat na ibn al-mundhir littafai ga sunan waɗanda aka kebance su dan bayani akan sabanin malamai masail al-khilaf ga sanan ko ba zaka taba ji kamar da malai fara ba zaka taba jin an ce to ana rigima akan wannan masail din ko ana dauko makamai ko ana zuwa kotu ko ana neman cin mutuncin juna ba sun tsaya iyakar wato sabani ne kawai da aka tsaya tun cikin sabai ana yi kuma suna ce kauniya ta Allah haka a cikin shawarwarin da nake so na ƙara game da mafita shine lalle wajibi ne gwamnati da hukumomin da abin ya shafa su dinga aiwatar da dokoki a misali jama'a idan aka ce shugaba ko sarkin musulmi ya ce rana kaza ne idi ni ba na ganin halaccin abin wani wanda ya fito ya idi ba rana ba duk abin da ya kama yi shi kawai a mai duk abin doka ta ce na hukunci ya kamata a yi su wanda za ta ce su yi before or after in ka ga za ka sha ruwa ba za ka bi sauran musulmi ba kuma da suka ce ba za ka sha ruwa amma suka ce a goye to sai ka sha sai da Allah da ya ce ka amma ka shahara taro haka mai da shi wai dole sai ka yi declare rana kaza sallah against the wish of the authority to Allah bai kamata ka yi da mutum ya kamata abin da doka ta nada mishi idan kwairi ne ya kamata a bashi idan kamu ne idan tiyaga ta kamata a buga mai idan shi ma za a yi kace kace da shi ne to abin da ya kamata a bai koya gaskiya sai kamata hukumomi su zama so naive and loose sai da kowa ne dangara abin da ya gara ma har sai abu ya gagara Allah ya ji kamar da Muhammadu Adam abin da ya faɗa kenan game da mutanen Boko Haram dau mataki kafin ya gagara da ya gagara sai da kowa ya ji a jikin shi har yanzu ana ji kuma shine genesis na faruwar duk wannan abin da suke faruwa har yanzu ya tsohon wannan kidnapping da banditry ai suka koya wa kowa shi a nan kusa a gunsa aka gani har kowa ya koya har yanzu sai dan makwabtanka ya kama makada ya koye shi sai ka bashi kuɗi kamar shi kuma ya kashe shi duk mun gani gashi nan bila adadin su kaga wannan firasa ta malam farin malam Jafar shi yake bayyana dan haka jama'a mu kula da wannan mu gane cewa mu al'umma idan muka bari wani bangaren mu ya lalace sai ya shafi duka bangarori fasadi a cikin al'umma kamar kwaya albasa ce ta lalace a cikin buhu na albasoshi alasa ana faɗa haka jami'in albasa to idan ba a buɗe buhun nan aka cire wannan lalatacciyar ba to in Allah ya so bai lokaci kankani duka sauran za su lalace to haka al'umma take in aka bari bangaren ilimi ya lalace ko tattalin arziki ko tsaro ko noma da kiwo ko mutuncin jama'a ko albarkar noma da kiwo to zai koma ya shafi komai kamar da muke gani yanzu wani sekta ne a rayuwarmu zaka daga da babu matsala da ba ka fara tun daga cikin masallatanmu har zuwa kasuwanni a gidajenmu a ofisoshi ka tafi filin jirgin sama in za mu je aikin hajji ka kai da muke mu'amala ka dawo in mun zo auratayya in mun zo sakin aure ko in muna fada da makwabtanmu duk inda muke ka kalla zaka ga wannan element na barnan yana manifest yana bayyana a cikin dukkan ayyukan to zaka in za a gyara a fara gyarawa daga wannan tushen kamar yadda malami mai gabatar da kuma daga gurbin kwallo kace da kuri ko jama'a wallahi mu muna yara hatta kayan sallah wannan wallahi za a samu datti da anguwa kaga ni ma yaro ne har yanzu I'm just in my early 40s datti da anguwa wallahi risa duka yara sako'i ƴaƴan shi duka zamu je mu bulayi ai ta auna mu shi da malamin ki gaba daya sai ai ma yara mutum da sai ma yara 40 50 inci kaciya da ake yi da aka san cewa sai kun kai shekara 7 zai yi in za a yi ma 'ya'yan gidan wani kaciya duk kamo ku za a yi anguwa sai dai ka gudu a tsaye duk wannan shekarun shi na gano za a zo a samu kamar su 30 duk a cire lubar a gidan shi kuma za ku yi jinya kuma sai dai iyayen su duka muku abinci ana mai godiya ni wallahi da aka aka mun kaciya ba mun kaciya a gidan wani na rantsi da Allah wani gari ne ma kawai aka yi waya aka ce duk wannan yake da ya kai ka shekara kaza daga cikin dangin nan a kawo shi wala ka ta dauke mamusha kafin magarba aka kai magarba na zubar da ba na mace wani ban san me za a yi kuma wallahi ban dawo gidan ba zai da warki haka ya a gidan ku wallahi wani da tijan gwalla ai mutum ce kawai in ya ga wani da da ya dace ci to wani aure da ita na mace bace godiya za wasan kwallo dukkan muna ai maka yau mu yi wasan kwallo ku kwallon layi da yake jama'a idan gaci da zai wuce kai ita ka buga kwallon tsayawa yake kaga dai shirme ne na yara tsayawa yake tukunna har sai ya wuce inda kaya a hannun shi wani zai ruga ya karba sallan zuwa baban suwaye ya ƙara sanar da gidan sannan ku kusa wurin kwallon jama'a ina wannan kaga al'adu ne ma fa kuma ana yin su ma duk ba a san wannan karatun ba duk wannan takhrijin hadisan da bayani akan al-irabi ba ma san shi ba duk ashe kaga ba yawan karatu ke kawo gyara ba kyakkyawar tarbiyya da mu'amala idan wani dattijo ya kai laifi zai kama kai hukunta ka sannan ya je gidan ku ya ba da labari muna firamare ko headmaster mu kirsa ne ba misali ku wannan firamare ta baki titi misali ku amma yana bi gida gida yana cikiyar cewa waye wanda ake shi baya zuwa wane ne wanda bai zuwa sallah da asuba wane ne yake sata kuɗin mamai shi zai zuwa maka assembly wannan arna Allah ya sa ya musu dantai zuwa wallahi shi ya koya mana wannan zaka je masallaci na asuba akwai mota da yake a tantan in ba ka misali gun sai hukunta ka cewa baka zuwa to kaga in ya mana haka mu musulmi abin da yake yi mushi kirsoci har ya fasa wato al'umma tana cikin saliki lokacin amma always sudden sai muka caccanza muka caccanza ba mu san yadda muka zo muka yi muka baka dan haka ni na bada shawara gwamnati da farko tukuni sai kamata ta shiga wani wannan sannan masana musamman a cikin jami'o'i da cibiyoyin ilimi wajibi ne su dauki matakin yin bincike a kan bashan wannan tarbiyya sannan da kawo masu fada a ji da har yanzu akwai su su dage wajen fada a ji din haka malaman mu kada su yadda tunanin za su yi bakin jini sai su daina wanda akwai wanda sun kame sun yi shiru saboda tunanin sun fada za a rena su in za su yara suna fada akan titi kana tsoron ka musu magana wanda ya ce maka ba ruwanka din sai ka wuce kai tafiyarka to abin zai zo har gidanka dan kai wa yanka tarbiyya mai kyau Allah albayyana mai kan faɗi wannan Allah ya gafarta mai cewa ko da ka yanka tarbiyya mai kyau ai wannan ta wujinin su ba za su zauna a aji su kadai ba za su zauna da ƴaƴan wasu ne za ka mutu ka basu su za ka karka tsaya tarbiyya kawai a ƴaƴanka kadai a hada ƴaƴan anguwa yanzu sai ka ga wai malamin makaranta ya hukunta yaro a wannan karni muka ga wannan abu wai sai a je uban ya dauko ƴan sanda a zo a kama headmaster makarantar a kama malamin shi sa an makarantu kuɗi suka waye gari suka zama business ne kawai a kuma kan kuɗin da yanzu in ka bugi yaro kana malami to ranar ba ku rai kai ba a dukan su ba a dukan su ba a musu hukunci su zama ɗan ta gaban Fatiha jama'a masu sauraron mu ku yi hakuri na cika ku kuma malam yana ta mun shara da shi amma wallahi wannan lecture kowa ya je ƙara da suwa yanzu ci ba kuma yi kokari ka buga kanka misalai ka kalla da kanka sai ka fara to bari ka gyara abin da kai kake abin da nake tunanin mu yara mu fara gyarawa da huta da bashi ne mu daina gulma mu daina kawai malaman mu gulma mun ya kamace mu kisu annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuka kuna kawo mun zancen wani da wani idan kun kawo muni sai na dinga ganin su da wata fuska bar ne hakuri haka kada mai rashin tarbiyya صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
jama'a a yau ne saboda matsananciyar damuwa da abubuwan da ake tattaunawa wannan shi ya sa na bar malam shi ma yana kusan lokacin da bai gabatar da takardar ya dauka. Ko gaba da miki a bayan aka tsara Malam Bashir Lawal zai bayani Malam da zai sharhi miki 15. Na ba wa Malam Bashir miki 45, na ƙara mai miki 5. Amma a fito da abubuwan da Malam Sagir ya yi, Malam Sagir Abubakar Asgar, fito da abubuwan da ya yi a yi musu dalla-dalla, maimakon minti 15 sai da rabin shi minti 35. Tsakanin da Allah da dangane duk da ina nuna mishi. Amma babbar bukatar ita ce mu samu fahimta, mu gane rayuwar da muke ciki a yau. Matsalarmu ita ce muna cikin damuwa, amma da yawan mutane ba mu gane ba muna cikin damuwar ba. Ba mu gane muna ciki ba. Kuma nakan ji su malamai sukan ce fahimtar tambaya shi ne rage amsa. Idan ba mu iya gane muna cikin matsala ba, to warakan matsalar za ta yi wahalar gaske. Amma na tabbata daga abubuwan da muka ji yanzu, sharhin da yawa bayanan da Malam Bashir ya yi, na tabbata wani abu zai ɗaga su a cikin zukatanmu. Idan Allah ya taimake mu, kila daga nan kafin mu fita, idan ba dukkanmu da muka ji ba, to da yawa mu kila za mu ƙudurta insha Allah ba da gudun mu samu gyara. Ban da buƙatar in ƙara tsawon wani bayani cikin abin da aka ambata din nan. Amma dai wani abu da na sani shi ne, da za a ƙara lokaci ni kin abin da muka yi amfani da shi yanzu, wallahi matsalolinmu ba za a daina zaƙulo su ba. To ba yawan zaƙulo matsalar ba. Yanzu daga waɗanda muka ji, don girman Allah mu ƙudurta a zukatanmu. Kowa a cikin matsala ɗari da ƙudurta zai ƙoƙarin gyara ƙwaya ɗaya. Ni a fahimta ta, in aka samu wannan, to an fara ci gaba, an fara samun nasara. Cikin matsaloli ɗari yi ƙoƙari ƙudurta gyara ƙwaya ɗaya. Idan Allah ya taimake ka ɗayan nan ta gyaru, to za ta yi raso. Za a gyara da yawa da ciki. Amma idan za mu ji mu bar abin da muka ji a inda muka ji shi, to akwai matsaloli manya-manya. Malamai Allah ya mutu sa kai da kai da mun gode ba. Yanzu abu na gaba, ku yi hakuri, zan taƙaita abubuwan. Lokaci za mu saurara daga mutane biyu rak. Mai lokaci na farko zan gayyaci Malam Umar Harun As-Salafi, zan ba shi miki Ibrahim ya dai mana lokaci cikin abubuwan da aka ambata. Aka rubuta Allah.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو جماعة أبن ذي بيعدي لكمان يمالبون باب أبن ذي ريي من إلا ميري وأنا مسؤول لي سنة نبغى سنة كما يدمع لن يأمبتا إذن ذا كما أفانا أنا ورم وبعدين أولاي wani babban abun ban mamaki shi ne, duk inda ka je ka yi maganar wanda ka sha maganar shi ma zai iya ƙara maka wani abu. Kina an san su? To ya ba a samu su kuma? To kaga daga cikin abin da ya kamata a ɗauka akwai maganar yin amfani da abin da ake ji. Wannan zai taimaka mana. Kuma fa ba a samun su nasarar nan haka kawai. Haka kawai mutum ya ci nasara. Babu wani ƙoƙari da zai yi sai dai nasarar ta zo, to bai yiwuwa a nan. Don shi sa aka ce ai ita nasara ma tana tare da haƙuri. Idan ko har kana so ka ci nasara aka ce sai ka yi haƙuri, to kenan sai ka tafi ta cikin abin da kila ba haka kake so ba. Idan ka jure sai ka samu ka ci nasarar nan. Wallahi jama'a kun ga wannan matsalar ta rashin mafaɗi ba ƙaramin bala'i ba. Komai malantan mutum bai wuce a ci mutuncin shi kuma da gabanka su za su mutuncinsa. Barin ba ku misali bayani. Akwai wani aboki na ya ban misali ya ban labarin wasu birai da ya gani a dajin Azara. Za su dawo sun ɗauko da Azara daga irin dajin din da ake zuwa. Ya ce sai suka ga wani ƙaton biri ya tsaya kan hanyarsu. Wanda hakan ya sa su dole su tsaya da tasu motar har na ce da shi ba za ku bugi su ba ya ce ana gafa ta mallan da ban gan shi ba. Inda ya kwatanta min girman birin ya taɓa zai taɓa wani silin ɗin gurin da muke zaune. Ya ce a tsaye sai suka yi mishi Honda babban mota sai ya jiyo ya waigo ya kalle su ya fice da kallon da yake kallo. Ya ce suka tsaya suka kashe mota suna ganin ikon Allah. Sai wannan biri sai wata ƙara ya ce kawai sai ga birai daga ɗaya gefen suna ta zuwa suna tsallakawa ya ce aƙalla mafi ƙaranci yawan su kai musu kuri 100 da manya da ƙanana duka gaba ɗaya sai da suka wuce ya zama babu sauran wanda ya ce baya ya ce sannan sai birin nan ya bi su da ruwa ashe duk suna kwanta wurin gaba ɗaya ya ce musu ne gilu su ko kwanta za a duba hanya a ga lafiyarka. Kuma da wannan tsara kila ya ce musu ne ku taso. Kaga wannan ya yi daidai da misalin da Al-Ghafur ta yi bayar tsalat na mutum ya yi yuhan dambu. Ta hango bala'i ne sun ce musu gaba fita. Kuma suka bi. Kuma suka samu tsira da insha Allah. To haka shi ma wannan birin kaga wa gane babba ne jagora ne kuma suka mai biyayya. Idan birai za su iya wa biri biyayya dan me mu mutane ba za mu iya wa mutum biyayya. Ba wani lokaci da aka ce shugaban ka sai ya fi ka komai. Ko da ka fi shi komai amma Allah ya naɗa shi zama shi ne shugaba. Ai shi ne sirrin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce idan bawa a cikin falaraba ake maganan nan. Aka ce musu idan bawa mai gashi irin namu har sai aka siffanta gashin wanda yana daga cikin mutane marasa daraja a cikin larabawa. Idan ma'ana a gurin balarabe mai irin wannan gashin bai da kima. Aka ce to ko shi ne ya zama jagora su bi shi. Sannan baki misali ko bawa ko ma menene duk dai siffofi na ƙasa. To Allah ya kaddara shi ne shugaban ana so a cikin nasara sai an bi shi. Don haka nan sai mun yi haƙuri mun kuma da manmu mun yi wanda sauransu. Kuma wallahi wannan matsalar yadda Al-Ghafur ta yi faɗa cewa yana jin kunya faɗinta amma ita ce gaskiya cewa ta fi ƙarfi a cikin wannan magana gaskiya ce. Duk wanda yake ɗan iya cewa wani abu a cikin mu ya san akwai abin da shi ma hakan take shafar shi da shi. Misali shi ne zan ba ku da ni. Akwai waɗansu mutane na san su suna da malami. Malamin kuma shi ke koya musu karatu amma su suka koma suna cewa ya lalace. Allah ya sauƙaƙa. Saboda haka nan dan Allah mu dinga haƙuri muna biyayya muna musan dattawa musan manya kuma karkace dole sai ka yi magana akan koyi in so samu ne in ba a buƙaci magana ka rufe shi zai fi amfani. Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya gafarta wasu malam ba duk sun rusu ba kuma Allah ya taimake su ya ba su lada ya saka musu wannan a cikin mizanin hasanatu yau mu kuma ya ba mu ikon bin wannan karantarwa da suke mana. Assalamu alaikum.
Allah Umar Allah ya saka da alkhairi. Lokaci na gaba zan nemi shugaba Malam Usman Bala Bakoli shi ma minti uku a tsara wutar rayu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamanmu Allah ya saka muku da alkhairi. Hakika kun gabatar da wato jawabai waɗanda yake masu ranar ciki. Allah ya sa mai aiki da abin da muka yi. Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa. A hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu cewa duk wanda ya bijire ma tsarinsa to rayuwa mai kunci na ta tare da shi a nan duniya. A lahira kuma ya tashi yana makawo. Allah ya kawo. To hakika halin da muke ciki a yanzu ba wani abu ne ya jawo mana ba bijire ba tsarin Allah. Kuma malaman nan sun tunatar da mu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bin tsarinsa kamar yadda aka karantar da mu. Domin mu fita daga cikin ƙangin da muke ciki. Domin kowa ya san cewa a yau muna cikin wani irin hali wanda Allah kaɗai zai iya tsiratar da mu. Matsaloli mun fara ganin su Allah ya tsawaita. Allah ya sa mu yi ƙarshen su. Zaɓi yana tafowa. Ko mun yarda ko mu yarda ba za a yi zaɓi. dole mu gyara irin matsalolin da muka jawo kanmu a baya. Mu fara roƙon Allah, muna istighfari ga Allah subhanahu wata'ala, muna kankantar da kanmu gare shi. Ya yafe mana abinda muka yi a baya, ya zaba mana alkhairi. Allah shi ne da mutafarki madaici, malam Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah kuma ya ba mu ikon kwatanta abinda ake bukata mu kwatanta. Allah shi ne mu taimaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
So, Allah ya saka da alkhairi shugaba. Kafin da ya karanta tambayoyi cikin jawabin da shugaba Malam Usman Bala ya ambata yanzu. Dali ne tunanin karin ce komi a kai, amma yadda ya fito da magana yanzu yana so amfani da damar jinja hankalinmu. Kun ga harkar zaɓuɓɓuka kamar yadda ce ko mu yi ko kar mu yi za a yi. Amma tun da an ba mu damar, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an ba mu damar, duk da damar a hagungunce take, ba dama ce ta kai tsaye ba, dimokuraɗiyya ce. Wanda kamar da malamin an fata a cikin jawabin shi, sharrin da ke cikin dimokuraɗiyya musamman mu dai gare mu ya fi alherin ta yawa. To amma tun da mun samu kanmu a ciki, shugabanci ake mana, shugabanci ne da constitution, ba shugabanci ne da alkur'ani da hadisi ba. Ke da wani abu da zai ba kunnuwanmu mamaki, ba Najeriya ba, hatta Saudi Arabia da constitution ake shugabancinsu. Al-Qur'ani da Sunna na aiki ne a Saudi Arabia kadai, idan ka tafi hutuna ba wanda yake zai kauce ma Al-Qur'ani da Sunna a alƙalanci. Amma a gudanar da mulki constitution din yake aiki, wanda shi ya kawo yau ake ma addini kace kace ta bashin da samana inna ara su ma filo aro ne. Hukuncin hukuncin da da ake bi a Saudi na addini yanzu duk kusan an rushe su gaba da sai da abin da ba za a rasa ba. Abin da yake shine shi'ar da musulunci. To idan muka wayi gari muka rungu muhalli muka ce ba za mu yi ba, za ne a yi. To sannan idan aka ci gaba da tabkata ata sai muka raja abin da za mu gaya wa Allah gobe kiyama, wanda za mu iya wanke kanmu da shi. Kullum ni nakan ce idan lokacin zaben nan ya yi, waɗanda muke kyautata mu zaton alkhairi mu je mu zaɓe su, ko kai kaɗai ka zaɓi wanda ya dace ka zaɓa, sauran al'umma ba su zaɓa ba, ni a fahimta ta wallahi da kai asara ba, kuma ka ci zaɓi. Idan muka je muka zaɓi waɗanda muke kyautata mu zaɓu, ko a ce sun ci, ko ko amfani da irin kalmomin namu mun zaɓa an murɗe, to a murɗe ba mu da matsala. Mu dai mun yi abin da ya kamata. Matsala a kanmu shi ne ba mu je mun zaɓa ba. Kuma koyaushe na kan ce wanda duk ya fusata saboda damuwa da kila kyautata zaton da ya yi a baya, sai ya ga saɓanin haka sai ya ce ya ma karya katin zaɓen, ko ya jefar da shi bai ma san inda yake ba, ko shi ya ma ya rantsuwa ba zai ƙara yin zaɓe ba. Ku ɗan uwa, je ka yi azumin kafara don wannan rantsuwa, amma ka je ka yi zaɓe wajibi. Idan Allah ya kai mu je mu yi, mu bar ba Allah al'amarin shi. Kar mu ce a'a ai saboda constitution ake amfani da shi, constitution mu alqur'ani muka yarda da shi. Constitution ma shekarar farko na constitution din Najeriya ya ce constitution din yana tafi da kowane irin tsari, mu ko ba mu yarda yana ga wani alqur'ani ba. To ai ko yadda ake gudanar da abubuwa dan uwa za ka gane su ma da suka ce yana gaba da komai ba su yarda da hakan ba. Domin yau kai musulmi, idan aka ce za a shugabantar da kai, ko ka yi takara ka ci zaɓe, ko a zo ka riƙe amma sai an rantsar da kai, lauyan da zai karanta maka rantsuwa zai zo da takarda ne rubutacciya, sannan kai musulmi ne za a ɗauki alƙur'ani a miƙa maka. Idan constitution ɗin ya fi alƙur'ani, don me ba za a ba su constitution ɗin ba? Mun fahimci wani? Amma sai a ba su alƙur'ani ka riƙe, sannan sai a karanta maka. Kana riga da alkur'ani amma kana karanta cewa za ka kare martabar constitution, za ka yi mishi biyayya, za ka yi shi ne farko. Ba za ka kare alkur'ani ba, ba za ka kare addinin Allah ba, za ka kare constitution shi yasa wasu kan ga idan sun karbi mulki sun dauki wannan rako su je su afri da sun ga dama su ga alqurani bai musu komai ba suna dauka sun ci bulus wallahi ba ci bulus kafin an mun je mu zama abin da ya dace mu bar ba Allah al'amari Allah ba da kuke sa mu dace a gurguje akwai tambayoyi da aka aika zan karanta malam Bashir tambaya guda daya malam Kabir zai amsa guda daya insha Allah malam Bashir ga tambaya tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah shi ya fata malam ya wajaba a yi wa shugaba biyayya ko da shi jahili ne kuma ba bisa shari'ar musulunci yake shugabanci ba yake gudanar da shugabancinsa ba
Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ita biyayya kala biyu ce akwai biyayya ta annuna mutum abin da yake yi an yadda da shi akwai kuma biyayya ta akalli ne yake yi me yake yi duk wanda yake shugaba ne shi ko ba musulmi ba ko ba akan musulunci yake gudanar da tsarin mulkin sa abinda malaman mu suka ce shine za a kalli umarnin da yake bada umarnin da yake bada duk umarnin da ya bada wanda ya daidai da abin da ya dace da abin da musulunci ya ce to za a masa biyayya shi kuma ita kuma doka ko da malam kuke ta ji yana bayani kan constitution shi constitution suna ya tara constitution suna ne mus'alahin abin da ake nufi da constitution wato wani kungi da ya tattaro bayanan ya jeje ne yadda za a yi zamantakewa a tsakanin al'umma to ya danganta ina ne me ya so fitin sa daga ina daga ina daga ina daga ina aka ji aka ciro ababen da aka zuba a ciki to idan shugaba ya kasance jahili ko ba musulmi ba ko ba yana gudanar da shugabanci akan tsarin musulunci ba ne a adali to za a kalli umarce umarcen da yake badawa a yi biyayya da akan su misali dokar titi traffic laws in ka kalle su asalin su ana samar da su ne saboda ne a ƙarƙashin ka'ida ta jam'ul mabarrat tun kuɗe ma mutane duk abin da zai cutar da su to shin yanzu misali ka kalli waɗannan dokokin akwai wata doka da kake ganin ba ta dace da musulunci ba daidai ne ka taho da mota an ce express way ne ga hanyar tafiya ga hanyar dawowa daidai ne sai kawai sai ka zo hanyar da ake bi a dawo da kuma kai kana tafiya ya dace ka ga nan shugaba ya yi doka ko da ba musulmi ba ne shi kuma ko da ba yi da ilimi na addini kuma ko da ba yana shugabanci ba ne akan tsarin musulunci amma ita wannan dokar ta dace da abin da musulunci ya ce to za ka yi wannan za ka yi shugaba za ka yi shugabanci da yake akan ba misalin su kamar yadda dokta ya faɗi Allah ya saka musu da alkhairi dokokin mu na Najeriya ina jin yanzu kai mujallali da yake abin da ake ce musu laws of preparation ba kowane lauya ma yake iya mallakar su ba sai wani da wani za ka je library ka ga wannan kuma ana nan ana yin su yanzu daga demokradiyyar nan da ta dawo 1999 zuwa yau 2022 Allah kaɗai san mujalladan da aka kara wata dokar ta kan ɗauki shafi 30 wata shafi 100 wata ka ganta ma cikce shi ya mujalladi guda ta kai shafi 500 kuma duk doka ɗaya ce akan abu kaza kake magana na gudanar da al'umma waɗannan dokokin da yawan su dan ka je ka duba za ka ga tsari ne wanda da za a fito da shi a ce ana aiwatar da shi yadda ya kamata ina tabbatar muku rayuwar mu ta duniya da muke yi a yau ba irin ta zamu ba a Najeriya amma da mu da su shugabannin Allah ya shirye mu dukkan mu kowa abin da ya dama yake ajiye yake ba constitution ba ba wanda yake yin shi to bari a dawo da dokokin da su suke constitution da ya tabbatar da su ko da ka a takaice ne na tsawaita shugaba ana masa biyayya ko da ba musulmi ba ne shi akan abin da ya ba da umarni a bi wanda ya kasance bai saba ma abin da shari'a musulunci ta ce wannan shi ne abin da malaman mu suka ba da fatawa akai wallahi a'lam Allah in kara mu buga mana misali yanzu za ka je a matsayin an dauke ka aiki kamfani director ka ba musabi bane kuma albashin shi shine ba da doka a ce albaka albashi a wannan wata shi zai iya tura sako a ce an ce ne ko shi da kanshi ma ya ce ya kuɗi ka ba nan kai da kanka ba in maka tambaya ya kamata a masa biyayya ko ka amshi inda ya wannan can ba mu ganin su ko ba mu ganin gwamna ba ya tare da gwamna yake wanda har ne gwamna ya gaba makamin shi zai taba ganin shi ido da ido wani bai taba ganin shi gaban kasa ba ido da ido har shugaban kasa zai iya ganin shi a talabijin ka ga ba sai yake tare da shi ba amma shugaban ka na kamfanin ka ko ma'aikatar ka da kake aiki yana kallon ka ko bai kallon ka tare da tafinta takaddun ka suna hannun sa wannan ita ce mahanga mai kyau a game da musulunci da malaman mu na fiqhin siyasa suke ba a siyasa shari'a suke ba da fatawa akai Allah ba
wala Allah ya saka na alheri tabbaya ta gaba dokta Garida ki assalamu alaikum ya ya kamata dalibai su mu'amalanci sauran malamai da suka saba da fahimtar malamin su ko ya fi su hujja ko dole shi
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah farko ya kamata mu yi cewa kamar da aka ambata cikin wannan tattaunawa cewa sabani wani abu ne da suke suna wannan halitta a Allah ne sannan kuma su malamai sun gaji wannan sabani tun farko al'amari tun zamanin sahabbai da tabi'ai da zamanin su Allah ya kara musu sai da baya sannan kuma yana da kyau mu sani cewa duk malamin da yake karantarwa zai faɗi magana shi da kanshi ma yana ke saba wa kanshi yau da kullum ko kuma ya canza wani wani ya manta wani ya faɗa a baya ko kuma ya samu ƙarin ilimi ko ya samu canjin fahimta za mu ga ana koyo cewa Ahmad ibn Hanbal yana da magana yau ko daban ya fatawa ya canza Imam Shafi ya koyar wa wannan cikin malamin Shafi kai Shafi da zai dan haka idan wato malaminka ya faɗi magana dama ai ba malamin kake ba hujja kake dalili kake malamin Allah zai gina mutane akan bin shi sai akan bu hujjar da yake karanta ko da kuma ni sai duwan malamin ya faɗi wata magana ba irin ta malamin ka dama ka dauka wannan abu ne wanda dama Allah mahalana sai ya faɗi ya ka in an tashi ga a aure wanne ne ya karbi hujja wani ne ya ce da abin da Qur'ani ya faɗa wani ya ce da abin da Sunna ta faɗa wani ya ce da fatawar magabata idan baki ne wanda dama ana iya samun sabani masai ne khilafiyya da ga wani da cikin sunna a cikin musulmai a cikin masai ne wanda ba da yasa da cewa a kansu dama can kowa a cikin su wanda ya ce A yana da wanda suka ragaye shi wanda ya ce B yana da wanda suka ragaye shi wannan ba wani abu da yake ci asali bai kamata ya kici a kan wannan ba sai mu duba wanne ne ya karɓi hujja shi kamata ne ba za mu ce ko malamin mu bai yi dole da shi ba mu fara iya wannan albarka mana cewa yana kiyayya ko hasada ko rashin tarbiyya ga malamin ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne malamin mu gaba ki daya su ma malaman suna cikin tawagar manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam da ku wanda ya yi dukkan manzon Allah a cikin su shi ya fi cancan da kuma magararsa ɗayan kuma wanda ya kuskure ba a mun aibata ba sai a yi mamashi gafara a yi ma'allar kofi da tsara ya yaɗa masa sannan mu sani kuma kamar yadda a shi fara bayan ki fara mamman nasarki yake cewa cewa da kake malam wani bai kuskure kana cewa ne ya samu laya ɗaya domin shi Allah ya ba shi damar ya faɗa kuma Allah ya ba ta'ala ya sanar da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuskuren malamai abun bayan da rana ya ba ba wai abun kauta kai a kai ba don haka kamar yadda malam ya faɗa ya bar wannan misali ta su idan malamai suna sabani ko suna yi jima ka ɗauka ruwan sama ne ke zuba sai ka samu mafaka ka tsiya Imam Zahiri ya ci faɗin wannan magana a cikin cewa da cikin mala a wurare da dama in ya kai to sabanin dabi'a ne ba tsakanin wani da wani sai ce maganar rigima tsakankanin malamai la tuwa wa la tuwa wa kalamul afrani ba'dhum fi ba'd lutuwa wa la yuwa asali ma zancan rigima tsakanin malami da dan uwansa idan kai kana da hankali to ba ka ma ba da labarin shi nan da cewa kawai kake inda ka san idan ka je gida ka ga mahaifarka duk suna rigima wata kila ka suna kundima wa junan su zaki su suna wa junan su goni wani abin da aka faru da mahaifinka idan kai ɗan jinki ne sai ka kuma ji baka yi kuka ka nemi Allah ya kama su baka yi saka tsawa da su kuma kar ka je gaba ka riga da ka zauna a wajen ka riga ba da labarin duk da ba mun san mutane a kan da abin da suka gani ka tabbata ne ko su cewa ba mu shi ba mu shi sa mara shi ayi na shi ga gida ki dauko hoton ki sai na duba kawai ya rusa ko mun zai duk ke shi ke mutum ko sai mun sa kawai
sai Allah ya tafi ya da alheri kana godiya Allah madaukaki ya kara mu ya fuska ya ba mu ikon yin aikin abubuwan da kuka rage da mu ga wasu jerin sadarwa kamar haka. Na farko ga masu bukatar wannan karatun da aka gabatar suna iya tuntuɓar lambobin waya da aka bayar ga su karanta masu ɗauka su ɗauka 08 6 2 1 6 9 6 2 9 zan mai da shi 08 6 2 6 9 6 2 9 ko kuma lamba ta 08 6 4 6 3 5 3 zan maimaita 08 6 4 6 3 5 3 sanarwa ta biyu insha Allah ta'ala wannan karatun da aka gabatar za a sanya shi a gidan talabijin kamar haka Sunna TV, Albani TV, Africa TV 3, Wusal TV. Insha Allah a jibanci kalon da su shi za a ga wannan karatun Allah ya yarda. Sannan sanarwa ta ƙarshe akwai muhadara da za a gabatar insha Allah ranar gobe a magudanar da ana raba ce ko? Yawwa gobe na raba na a rubuta min talata ne za a gabatar da muhajir ne a barkan Zulkhair Conservation a sabon gari shi ma za a gabatar bayan sallar asubahi ne karfe 5:40 sannan taken muhajirar shi ne matsayin sallah a rayuwar musulmi wanda Allah ya ba iko da Allah sai ya kokari a halarta abu na kusa da na ƙarshe da za a gabatar a wannan zama insha Allah shi ne za a cike mana da manufofin wannan muhadara da aka gabatar kuma wanda zai mana wannan shi ne Malam Ibrahim Aliyu Ladan insha Allah ya shirya a cikin sunna Malam Ibrahim Aliyu Ladan.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث في رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسوى بسنه إلى نبي وبعد السلام عليكم ورحمة الله. يوم هو كمالين دا أكبر بدا أبو بجيزة مجبان تدى عملكم من دا aka gudanar da wannan daura musamman a wannan fasali wanda aka kece guda uku. Abu na farko shi ne mawdu'in da aka tattauna da wanda mawdu'i ne wanda yake da manya-manyan manufofi guda biyu. Na farko jawo hankalin al'umma malamai da ɗalibai shugabanni da mabiya a kan ya zama muna da mafaɗi mu yadda su sai isa su faɗa sannan kuma a yi shiryayya a kan haka. Na biyu kuma shi ne zamanto muna da ladabin saɓani ko da an saɓa mu ra'ayinmu ko na malamanmu ba za mu bayyana rashin yadda da rashin ladabi da irin wannan yawa. Allah ta'ala shirya da har abin ya kai ga a kan ji tsoron
idan mutum ya je ko nema aure ko ya ce wata alaka aka ce dan kaza ne ya ka ce dan za a samu rashi cikin mu'amala da shi kuma gani ɗalibin izini da wanda suke dangata ka su zuwa ga waɗansu sunaye da malayen ambata zai yi tarihi mu muka fi fuskantar wannan matsala Allah shi ne abu na biyu kamar yadda lokacin da malam ya gabatar wa na farko ya ambata hikimar kawo wannan wato muhazara wannan masallaci shi ne domin a ƙaddamar mu al'umma wannan gagarumin aiki a kai ɗan uwa wannan masallaci da muke ciki kyauta ne wanda wani bawa Allah sananne a wannan anguwa wato Alhaji Sani Abdullahi ya ba da shi gabaki ɗaya wannan masallacin da muke ciki da rihabarsa ya ba da shi kyauta to daga jin haka sai wani cikin mutanen kirki da muke tare da su matashi Alhaji Ali Ahmad shi kuma ya ce ya ɗauki alƙawarin zai gina mana wannan masallaci tun daga farawar shi har gama a matsayin wakari ya ma kiyarsa da Allah ya wata musu wannan bawan Allah gaskiya ya yi yawa cikin ƙoƙarinsa ya fara wannan jini duk da an ɗan samu sai ko kaɗan amma ya je ga haske da aka yi shi to ganin cewa al'umma da yawa su ma suna son su sani za su gudu mawar ganin bunƙasa wani masallaci da cigabansa sun ta zuwa wajen malam domin neman izini duk da a farko an ɗan fara dakatar da su a ga inda zai tsaya aikinsa a wasu ranar sai aka ba su dama domin su ma su yi su sani gudu mawarsu shi yasa a cikin matasa alkhairi da muke tare da su a cikin wannan anguwa aka samu wasu matasa guda biyu su ne suka sanya tarihi ɗin da aka sa gabaki a masallacin sannan aka samu wani fara ɗaya shi kaɗai tentin wannan masallaci wani shi kaɗai shi ne ba da dukkanin kayayyakin wuta fitilu da bambuki na wannan masallacin ƙarin wancan bawan Allah wanda ya ce shi da gina masallacin shi kaɗai a matsayin wakati shi ne ba da dukkanin wurin da aka amfani da su a misali kuma zo ya shafa minti na waje wanda muke gani yana daga cikin abun farin ciki da ya kamata mu gabatar muku galibi waɗanda dukkanin matasa ne masu tasowa suka yi wannan kokari ɗaya daga cikin siyoyi shi kaɗai zai gina wajen wancan masallaci a wajen bayyana kenan gabaki ɗaya kuma har ya ga ya zo wasu ɗan uwan abokanan harkarsa suka zo suka kara masallaci kusan fili wanda yake a wato damu masallaci idan mun lura za mu ga kanga ta ɗan tafi ta kawo wuri ta tsaya to tun da ke gaban nan masallacin banda wannan gidan dukkan wannan filin da ke gaba inda aka shafa da kanga har zuwa abin da yake zuwa wancan bayan su ne waɗanda suke ƙoƙari aka haɗa kuɗi aka mai gwada filin da mai zama sun ƙari da wannan masallaci sannan wani matashi shi ma sahan mai ma ko aure ne ba ɗan ƙaramin yaro amma shi ya ce zai gina abin da za a fara danki a can aka gina kuma ya ce sai ke aka rawa wannan duk misalai ne na wato manya-manyan mutanen kirki wanda suka ba da gudunmawa da dama wanda wasu su ma ba mu ambace su ba saboda sun bata cewa da Allah suka sunan su suna fata Allah zai yi wuce a cikin wani zamanin alkaci don haka yake da kyau mu bayyana ma al'umma tsarin da muke da shi wanda muke fata wannan martaba ta kasance kamar yadda za mu gani ga yana amsar da site layout ko kuma yana cikin babu wasu da dama za ki tunanin cewa ba za su iya to a su ma da bayan da su idan mun ga za a fara shi wajen makala kowa ma ne kamar yadda kuke gani da mai a wannan manufan mu ba wai wannan masallacin ne kai da muke ciki ba hasali ma wannan masallacin da muke ciki mun dauke shi ne a matsayin na wucin gadi manufan mu shine nan gaba kaɗan zai koma babban ɗakin karatu ne lami wanda akwai da shafai sannan malam zai ka gabatar da karatu da wasu ɗalibai ke kwance su ina fata mun gane manufan mu shine nan to mu mallaki wannan filin tunda yi wannan katangar har dafta wancan filin doku wanda masallaci zai koma tsakiyar wannan filin wanda muna buƙatar Allah aƙalli hudu wannan masallacin domin zallar ɗalibai kaɗai da ake tatu na musamman da su yana nan tara ko zai yi mintin da ɗalibai sun shirya cewa masallaci yana mai kaɗan ba na tsaro kuma al'umma baki ɗaya a ta muhazar da aka gabatar a yau su shirya da cewa wannan masallaci yana mai kaɗan to bayan haka muna da tunanin mu samar da wani ɓangare na filin wato idan su ana da ilimi wanda ana iya yin aiki a daidai gwargwado musamman kuma kula da al'amuran da suka shafi mata domin ana da bukatar yawaitar su wanda suke kula da tsarinsu bisa tsari na musulunci da kuma kula da mutuncin mutane maza da mata su. Sannan yana daga ciki muna son mu samar da wasu abubuwa wanda za a gabatar da wasu tattaki na musamman wanda galibi ba a cika yin sa a wannan garin ba ko kuma a wannan yankin nawa. Sannan in kuka ga wancan bayan kawai kwara hudu ne a kuma mu ce kwara uku sai kuma dai wani ake abin nan a cikin sa bayan ka guda biyar ne. To akwai karatu da muke na wata-wata maza da mata shi kan shi ke kasance mana tambayi ya lura da yanayin kiran abubuwan da muke gabatar a wannan washegari nan dai akwai buƙatar ninkin malikin waɗannan bayanka da kuma wani kokon mai yawa. Sannan kuma muna son mu samar da musamman wannan gidan da ya yi shi ne kadai zai za mu ce baya cikin rihabar masallaci a wanda aka tsara an sanya shi a kasuwa an ce idan muna da buƙata ma iya biya muna da manufa guda biyu a kansu. Manufa ta farko shi ne zaman so ana da wani gida wanda malamai da muke gaisuwa daga garuruwa su samu da ziyara ko za mu gabatar da karatu da mutum muna da inda za mu ajiye su ba sai mun kai su hotel ko wani guri mai nisa ba. Sannan kuma akwai talibai da dama da garuruwa da dama da suke wato mu nemi izinin in za a ba su dama su dawo wannan su zama domin su riƙa yin karatu na musamman amma muna nan muna ba su hakuri saboda ba mu da masauki wanda zai ɗauke su. Bayan haka da yake abin ya ɗan zuma da cikin gaggawa ji da daddare aka yi wannan ana so a samar da ɓangaren koyar da sana'o'i a koyar da sana'o'i ya zama domin muna production muna haɗa abubuwa muna sayar domin ya zama domin riƙe kanmu. In so samu ne ba ma son mu saba da neman taimako da aka saba ce shi su ba a kodin da aka kula a saba ya zama su muna da wani abin da muke juyawa wanda zai rike mana wannan markazin nawa. Abubuwan lura kenan za mu fahimci cewa murakkabin wa'azi islami nan ne gabaki ɗaya wannan masallaci da muke ciki wani ɓangare ne daga cikin manufofi manya wanda muke da su nan gaba a wannan markazi na mai albarka. Don haka muke gare shi ƴan uwa ma'anarta na kusa da na nesa ga manufofin da muke da su ba zai yi yawa ba amma za mu tsallaka har tsallaken dogo ga wani hasan jimita shi ma mallaka muna da abubuwa a kai da dama wanda zai wanda yake da taimako sisi ya kawo tasa kuɗin mu. Ina na tabbata mun ji farin ciki game da yadda na ba mu bayanin waɗannan bayan Allah da suke gudunta suka ba da gudun mu wasu na tabbata ba su kaɗai ba ne bayan suka kasu ko iyayen mu basu rasu ba mu ma muna son mu yi wani abu wanda za a sanya a cikin zanin ayyukansu ba su kaɗai ne suke da buƙatar aljanna nan ba mu ma muna da buƙatar don haka kowa ya ɗebo kuɗi ba ɗan ƙarama ba canji ba biyar ko goma ko ashirin kuɗi sosai ya kamata a tare je mun yi taro da almajirai na wannan markazin ba mu tashi wuce suka sai da suka kara gaya dubu sittin to na tabbata a yau ku da iyayen mu suke nan tun daga malamai da sauran mahalarta Allah kai ya kamata mu samu naira dubu ɗari zuwa miliyan a matsayin su mu tashi sauran kuma sai a samu da ta akawunsu don haka na tabbata duk wanda ya fito da wayar da kake akan lamba ga sanin sunan masallacin markazin Muawiya bin Abi Sufyan Jari Fatimi account number 000 ina sani ko a dauko waya a dauka 000 9 SSH 021 kada ka yi kanka ruwa in ma kana da wani mutum kirki wanda za ka kawo shi zuwa ga aikin da ake ko ba da gudunmuwa ko kuma ya kawo wanda zai ba da gudunmuwa da zai kula da abubuwa masu ɗimbin yawa ba zai ta da suna muku bayyana a nan ba a kwai sauran. Sai abu na ƙarshe shi ne tsarin wannan markazi na a tsarin da muka ɗauka na wannan markazi na shi ne za ku mai da hankali wajen yin karatu da cikin nikin saɓanin yawan ma'azo da shi ya sa shi darussan da ake gabatar wa masallaci ba fara sani darussan da ba a ke na gaba ke kai ba. Manufin mu shi ne yadda za a samar da ɗalibai masu nagarta wanda za su zama tufa da bayanan gaba masu cike da izini da ladabi da jariya. Don haka karatu kan zaure su ne tsarin mu kuma a kan sanin kimiyya sai mu haɗaro mu jefi jefi da an samu lokaci. A wannan dawowar mu wannan masallaci a kowane wata akan karanta littattafai a ƙasar. littafin talatin a kowane wata, akwai karatun da ake littafi a saboda lahadi bayan su baki zuwa karfe 8:30 wanda ake karfe sannan aƙida a hadisi fiqhu tarbiyya da du'a. Kowane ɗalibi zai zama da ruwan malaminsa a harkar da aka sanya, fara daga babban harkar malam da waɗanda suke kama masa ɗalibi zai dawo da fassara masa bango zuwa bango. Littafin yana da tsari har lokacin da ake fatan za a fi cewa mutum ya kai zuwa inda zai fi da ƙara fata da ciki. Sannan duk ranar Lahadi ana darasa guda biyu na nahwu da sarf da balaga. Sannan duk ranar Talata ana yin fannin usul tafsir na fuqahul hadith da alqawaid fiqhiyya. To akwai ɗaliban da sun yi nisa a karatu wanda galibi su suke karanta da ƙananan ɗalibai, sai aka sanya musu aji na musamman waɗanda ake musu karatu na musamman cikin awa huɗu ana da tafiya guda goma, wanda da tafiya ne manya a kan waɗancan fannoni da nake yi kuma hadisi a kan yin wasa da riyadu sadai a kan yin fiqhu askari da nisa tsari sannan a aƙida duniya ta afani da farko bai da shira haka nan duka shiri ne da ibn rai haka nan lalai su afani kuma aljihu mali ana karatu da ziriya na awa huɗu a jeri ba kuwa tare da wani darasi ba sai ɗalibin da karatun da ya yi haya. Sannan akwai wanda nake na wata-wata wanda an sanya littafai guda biyu, akwai tafsiri na Sa'di sannan kuma akwai littafin Sahihul Bukhari sannan da kuma littafin Bukhari shirin Salatul Bukhari na Abdullahi Gwaju wanda ake karanta domin ƙara fahimta shi littafin Sahihul Bukhari. Wannan ba su ne kaɗai ba, akwai tsare-tsare masu ɗimbin yawa amma a matsayin su mutasi wannan shi ne tsarin da muke kai. Kuma ba maza kaɗai ba har da mata, ba maza kaɗai ake samun malamai har da mata Allah ke da al'ada da ɗalibai 300 wanda suke zuwa suna ɗaukar karatu lokaci bayan lokaci. Don haka kada ka yi a ce kai ba ka sanya taka gudunmuwa domin wani a kai ba, za mu sanya wasu za su zagaya su amso mana kuɗi wanda su fito da shi wanda ba su fito da shi ba kuma da fashion ba da mun bayar ko da mutum ya manta da su da shi ba ne da gidan zai zuwa ya kawo. Amma muna fatan ba za mu samu abin da ya gaza miliyan ɗaya ba al'aƙali daga canjin aljihu kafin a samu manyan kuɗaɗe suna shigowa. So da kama da yau a fitar da babban akwati na can ya shi a can sannan da wani ƙasa can kwano kuma a zagaya muna kuma fatan alkhairi yana mutu lafiya Allah mai da miliyan lafiya zan mai da abubuwa mai da kwan shi gaban zama sai a yi
fafara zuwa muna godiya Allah kuma suke saka da alkhairi. Akwai gyaran sanarwar da na gabatar da ku lokacin muhawara akan matsayin sallah a rayuwar musulmi. Ba gobe Laraba za a gabatar da wannan ba, ranar Lahadi da idan Allah ya kirkira da bakwai ga watan Shawwal a markazin khairin a kwanciyar shi a kan asabar mai shi ma dai bayan sallar asuba kamar yadda ake wannan kuma insha Allah shi ne malam Bashir da wani ke sa zai gabatar da wannan muhawara kamar Allah ya yarda. Baka sai a kokari wanda ka Allah ya ba iko kai a halarta Allah zai kuke saka sai wannan shi ne ƙarshen abubuwan da aka tara gabatarwa. To da haka yanzu zan maida muka shi ne gudanar da taro domin shi abin da za a yi nan gaba ni dai ana aiki wanda shi ne da ƙarshe Allah zai kuke saka da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya saka da tsayi ya kuwa muna godiya. Allah ya saka da karimu, Allah ya saka da aljanna. Muna ba da hankali kada da muka yi abin da shafi abin zama da makamancin haka da Allah ya kuwa su yi hankali don gani ne da wani yake. Muna fatan insha Allah ta'ala muhadara ta gaba insha Allah muna fatan mu samu shi gaba a wannan jarirai Allah da ɗaukakin sarki ya mana jini. Abu na biyu muna godiya ga malam da ya gabatar da wannan muhadara da malam da ya tarihi da shi shugaban zama Allah maɗaukakin sarki ya mishi zakayya da aljanna su ma ya musu zakayya da aljanna. Sannan shugabanni da malamai da kuka gabatar da su wani farko da Allah su masu yi haƙuri lokaci ne ya haifar da haka. Allah maɗaukakin sarki kamar kafiya da aljanna baki ɗaya. ‘Yan agaji sun yi sanarwa cewa ga Allah duk masu ma shi na koke ke su yi haƙuri sai an tashi an dogo ga baki daya sai an je a doki ya tashi na take kuna Allah ba zai sarki karba mana Allah ga dalala la saka da aljanna Allah ga ku samu inda suke na an agaji mai da san gidan tiri da duk wanda ya ba da gudunmawa aka gudanar da wannan muhadara da wanda aka fadi da wanda ba a fadi ba to Allah ya ba shi sarki ya ba shi yayin sa ga bakoshi Allah ya ba shi yayin sa ga bakoshi Allah ya kafa mana Allah ya yi mana kurakuran Allah ya yi mana kurakuran Allah ya sanya mu cikin aljanna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.